17 ga watan Rabiul Awwal Hijira 1446, wanda ya daidai da 10 ga watan 9 shekara ta 2024. Muna yi wa Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya barka da zuwa.
Insha Allah, assalamu alaikum.
To, ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Akar makalla mai tambaya ta farko take cewa ta kasance tana yin sallah lokaci-lokaci, wasu ta yi, wasu ba za ta yi ba, sannan takan kwashe sati ɗaya ma haka ba ta yi ba. Shine take tambaya za ta yi ta gyara sallolinta.
To, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hakikanin gaskiya hadari ne babba mutum musulmi ya wayi gari baya sallah ko yana fashin sallah. Sallah ita ce azamul ibadat, mafi girman ibada. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyama, abu na farko da za a fara yi bawa hisabi da shi ranar tashi al-qiyama shine as-sala. Idan an samu sallah mutum ta cika, to shikenan zai shiga aljanna, ba za ma a tambaye sauran ayyuka ba. Idan kuma sallah bata cika ba, to nan ne za a bincike ke ma za a bincike shi akan sauran abubuwa. Da haka wannan yar uwa da take yin fashin sallah yau ta yi gobe ba za ta yi ba, wallahi tana cikin hadari kwarai-kwarai da gaske. Kina cikin hadari kwarai da gaske. Kuma abinda zai kai karshe shine za a wayi gari, in mutuwa ta same ki za a lissafa adadin sallolin da ake binki, adadin sallolin da ake binki baki su ba. Duk kuma wanda ya mutu ana bin sa wasu adadin salloli bai yi su ba, da bare shiga aljanna ba. Dan haka yanzu ki tuba zuwa ga Allah, ki koma zuwa ga Allah, ki ci gaba da salloli, ki daina yin fashin sallah. Ki ci gaba da salloli, ki daina yin fashin sallah, ki dai ki ta tuba, ki ta istighfari akan waɗannan salloli da kika tsallake kika basu da baki san adadin su ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta biyu take cewa mijinta ya kasance yana tafiye-tafiye sai washe ta wata 9 ko shekara 1 baya gida. Sannan ta ce abinda yake aiko mata da shi kawai wai naira 2000. Sannan idan ta ce kuɗin baya isa sai ya ce ta yi haƙuri, in ta kai wa mahaifinta ƙara sai ya ce ta yi haƙuri. Ta ce yaran sa 4 kuma tare suke gida ɗaya da mahaifiyar mijin. Amma ko za su kwana ba su ci abinci ba, ba za ta ba su ba. Gashi kuma ta ce yaran ba sa zuwa makaranta ba Islamiya ba boko. Tun azumi aka koro shi, shine ta ce idan ta kwashe kayanta ta bar gidan ba ta yi laifi ba.
Gaskiya wannan zalunci ne a ce miji ya tafi ya yi wata 9 baya nan ya turo wa matarsa 2000 a irin wannan lokaci. Mijin nan nake ba da gaske ke ba, ba auren kuma yake so ba. Kuma gashi ya bar miki 'ya'ya tari da yawa, gashi ma har da mahaifiyarsa, kuma mahaifiyarsa ba ta taimaka miki. Wannan ya nuna cewa ba zai iya rike auren ba. A hada shi da manya su yi masa magana ya rinka turo miki da ainihin tallafi, abincin da zaki ci duk watan duniya, sannan kuma ya rinka daukan nauyin 'ya'yansa da karatunsu da dukkan larurorinsu da asibitinsu da matsalolinsu gaba daya. Kuma da ke kanki lafiyarki, wajibin miji ne ya kula da wannan, da cinki da shanki da wurin zamanki da na 'ya'yanki da lafiyarsu da zirga-zirgarsu da asibitinsu da komai da komai da suturarsu. Inda ya zai je wani guri ya yi wata 9, har ma kika iya haƙuri ki jira shi wata 9 baya nan, kuma a wata 9 ya aiko miki da 2000. Wannan in dai haka ne mijinki ya zalunce ki, ya kuma shiga haƙƙinki, lalle abin da ya ba daidai ba ne, ya kuma aikata kuskure. Muna fatan Allah ya yafe masa, a gaya wa manya su yi masa magana. Idan aka yi masa magana bai gyara ba, to shikenan sai ki gaya wa iyayenki da waliyanki a raba auren. Shikenan ya ki bar masa 'ya'yansa ya je ci gaba da kulawa da su, kuma mahaifiyarsa ta kula masa da 'ya'yansa. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce cewa dan Allah tana so mallam yayi wa maza nasiha su daina auren yara ƙanana, kuma alhalin su suna da shekaru. Abinda ta ce yana faruwa sai kaga wai 'ya'yan mazan da aka aura kenan suna zina da ma'ana matan babansu, a yadda ta faɗa, kuma da yawa matan ma ba sa son tsofaffin da ake aure.
To, mun taɓa yin fatawa irin wannan, kuma mun ba da shawara idan za ka iya tunawa a nan wannan majalisi na waɗannan fatawoyi da shawarwari ga ma'aurata. ba haramun bane mai shekaru ya aure mai karancin shekaru ba haram bane, amma akwai matsaloli da suke faruwa gaskiya na rashin wadatarin lafiyar su mazajen da rashin iya kulawa ma wasu da matan yadda ya kamata a shari'ance akan abin da ya shafi harkar auratayya. To kuma ga wannan matsalan ma yanzu da aka samu ƙari a samu lalata ta bangaren 'ya'yan gidan, wallahi akwai haɗari ƙwarai da gaske. In ko mutum ya yi, to ya ƙoƙari ya sa tsaro mai tsanani, ya sa iyaka tsakanin 'ya'yansa da iyalinsa, kuma ya sa ido ƙwarai da gaske. Amma dai mutum ya samu mai shekaru shi ya fi waɗanda at least 'ya'yan za su ga kamar dai iyaye ne a gare su. To amma dai ɗan adam yana cike da sha'awa da buri da buƙata, duk wanda ya wannan to sai ya sa ido akan gidansa, ya kuma kula da gidansa, ya kuma kiyaye. Lallai kada ya bari a ci mutuncin wata ɗiya da ya auro, ko kuma ya bari barna da fasadi ya rinka faruwa a gidansa, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa akan kasuwanci ne wai na networking, so za a baka kamar in ka sa kuɗinka dai yadda na fahimta, in ka sa 200,000 za a dinga juyawa ana baka riba. To amma in an tashi cire kuɗin a ƙarshe 250,000 za a cire. So shi ne take tambaya wannan tsarin da aka samu wahalar su ce ta kamfanin ko kuma kuɗin ruwa ne?
To wannan wata dabara ce ni a fahimta ta kawai ta karɓan kuɗin ruwa. Ya za a baka bashi ba za a baka kuɗin ba, an ce an baka bashi, kuma wanda ya baka bashin wai shi zai riƙe kuɗin ya juya maka. A yi inda ya baka bashi ya kamata ya baka ka je ka juya, idan kuma bashi ya baka da sunan kasuwanci to ai sai ya baka je kai kasuwar da kanka. Wannan wata hila ce, wata dabara ce kawai suke da shi da hikima na karɓan kuɗin mutane da zalunci. Mai da bambanci da ka karɓa ka je ka sarrafa su ka dawo musu da ƙarin 50,000, da haka a nisanci wannan kasuwanci. Kasuwanci ne wanda yake cike da riba. Allah ya ce waɗanda suke cin riba su shirya yaƙi, fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, ku shirya yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne ya sake ta, so da ta tafi gida sai aka kira shi a waya aka tambaye shi, sai ya ce ƙarya take yi, bai yi wannan sakin ba. So da ta matsa ba za ta koma ba, sai ya ce sai an biya shi sadakin shi, shine take neman shawara ko
kuma. To a ka'ida ya kamata mata ku gane, shi fa tabbatar da saki daga bakin miji ne yake faruwa. Shari'a ba ta yarda ba wani alƙalin da zai yarda kawai mace da zai ce miji ya sake ta, a saddaka a gaskata maganar ita, mani sunan shi a gaskata maganar ita matar a ƙaryata miji, ba a yin haka. Da haka alƙawlu ƙawluhu, maganar miji ita ake gaskatawa. Kayi saki eh nayi, kayi saki a ban yi ba. Da haka duk lokacin da miji ya ce bai yi ba, to a matsayin bai yi din bane ba, to sai kuma mace ta ce ba za ta koma ba, to shikenan sai ya ce sai an yi hul'i, a bashi wani kuɗi da ya ayyana, to sai a yi hul'i ɗin. Lalle aure bai mutu ba, tunda mai igiyar auren bai ce ya saki ba. Aure bai mutu ba, mai igiyar auren bai ce ya saki ba. Duk rantsar-rantsar da mace za ta yi da maganganun za ta faɗa, alƙali dai dole ne ya yi hukunci da ne da abin da miji ya faɗa, wanda yake shi ne igiyar auren take hannunsa. In ya yi ƙarya shi da Allah, in ya je ya yi wani abu ƙulle-ƙulle ya yi faɗi abin da ba haka ba dai shi da Allah. Yawwa, don haka magana tana hannun miji ba tana hannunki ba. Kamar idda ne kuma, idan mace ta ce ta gama idda, mutum ya sake matarsa sai ya ce ya dawo da ita, sai ta ce a ita ta gama idda, to alƙawlu ƙawluha, a nan gurin maganar ta za a ɗauka, don ita take yin idda. Ba yanda za a yi miji ya ce ƙarya take, wallahi bata yi izini ba, bata yi idda ba, ba za a karɓi wannan ba. Don haka nan mijin ya fi ki gaskiya, sai kuma a yi haƙuri a koma ɗin, a je je a nemi wani sababi da wani dalilin da za a rabu. Kuma idan ba a son auren sai a tafi wajen alƙali, babu dole a yi. Duk matar da ta ga ba ta so ta zauna da mijinta, ta ce ya sake ta, ya ƙi ya sake ta, shikenan sai ta kai shi kotu. Shi alƙali zai binciki meye dalilin cewa a sake ki, zai bincika ko yana zaluntan ki ko yana shiga hakkin ki. Insha Allahu ta'ala sai ba da mafita wanda za a samu waraka. Amma kada mace ta kama hanya ta tafi ta je gidansa zauna, ta ce ita ba za ta koma ba alhali da aurenta akan mijinta. Ai, da auren mijinta a kanta, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah ayi wa miginta addu'a Allah ya sa shi aljanna bawan Allah ne na kwarai, kuma tace dan Allah ayi wa yaran sa addu'a Allah ya sa su zama na gari, sannan a ba su addu'a wai da za su dinga yi wa yaran su dan haddar su ta zauna.
To shi malamin da yake mata fatawar fa ba ta ce a sa shi aljanna ba. Wadannan mutane sai hakuri. To muna miki addu'a, mijinki Allah ba shi aljanna, ƴaƴanki ma Allah ba ku aljanna har da ke gaba daya. Ni ma mai bada fatawan da mai karanta tambayoyin mu ma dai Allah ya sa mu aljanna, da waɗanda suke kallon mu gaba daya a kusa ko nesa duka Allah ba mu gina aljanna.
Amin.
Lalle wannan aure soyayya ta yi dadi malam. Ina jin ba kishiya. Duk yanda aka yi wannan bai mata kishiya ba gaskiya, da wahala. Ita kadai ce ina jin. To Allah ya ƙara lafiya da zaman lafiya, ya sa ƴaƴanku albarka. Yawwa, mun gode
kwarai. Da hadda wai akwai hadda.
Allah a hadda, addu'ar hadda shine ki kai ƴaƴanki makaranta, ki takura musu yi karatu kuran. Yawwa, shine addu'a. Ta maimaita ita niƙawa, yaro baya karatu sai ya sha kashi, a takure su a matsanta musu kurin su. Yawwa, wai ku je ku ajiye ƴaƴa suna ta game, suna ta danna waya, kuma wai a ba ku yi addu'a ta hadda ba. Duk yaron da kika ga ya karanta Qur'ani ya iya, to ya wahala, kuma iyayensu sun wahala akan shi. Da haka ba wata addu'a da mutum zai je zauna wai bai je makaranta ba, wai ya je hada ce Qur'ani. Kun ba yaran ku wayoyi da games suna ta yi, kullum suna kallon cartoon, ya za su hada ce Qur'ani? Ba za su hada ce Qur'ani ba, zai wahala. Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mace ce tana da aure, sai yayar mijinta ta sa mijin ya sake ta da ciki. Ita kuma tana ƙaunar mijin sosai, ta yi iya ƙoƙarin ta wajen neman sa a waya baya ɗauka, sai bayan ta haihu sai ya aiko mata da takardar saki. To aka ce sai ta kike cewa wata rana wai tana zaune, sai aka ji ta tashi ta ƙulla ihu, ta kira sunansa, ta hau cire kayanta. Shine tun lokacin ba magana, sai dai ta kalli mutum kusan shekara biyu kenan haka, ko sallah ba ta yi, an yi ruƙiya, an yi magani, amma shiru shi ne suke tambaya ko dan Allah akwai wani taimako na addu'a da malam zai.
To gaskiya dai wannan bayanin alamu yana nuna matar ta samu tabuwa ne, zafin sakin, zafin rabuwa da ita da mijinta da yayi ya sa kwakwalwarta ta tabu. Yawwa, ya sa kwakwalwarta ta tabu. To kuma tunda ya shafi, wato shafar kwakwalwa ko tabuwar kwakwalwa, to gaskiya fi sabilillahi wannan dole sai dai a tafi asibiti a ci gaba da magani, sannan kuma a raba addu'a a masallatai, a wuraren mutanen kirki. Mun ma nan muna miki addu'a, Allah ya baki lafiya, Allah ya warkar da ita, Allah ya yi mata. Ku yi ta karanta mata Alkur'ani, a yi ta ruqyan, kar a ce wai an yi mata warke ba. Insha Allah za ta warke, da ikon Allah za ta warke. Kuma do Allah mijin a bashi haƙuri ya dawo da ita mu gani. Watakila ya dawo da ita, aka ce mata an dawo da auren nata, in ma aljanu ne watakila za su tashi su ƙara gaba. Amma dai yana cikin maganin a sa mijin ya dawo da ita ko yaya dai. In kuma tana da wani mummunan hali ne, to Allah ya bata ikon gyarawa, mijin ta mai da ita, sannan a ci gaba da addu'a. In Allah ya sa da kuna addu'a, ba za ku yi asara ba, kuma ba za ku taɓe ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai maza sun takura mata, su yi ta doguwar hira a waya, sun hana mata su ko chat haka, wai har addu'a take. Ita mata aure ce, to wai tana chatting da mutane, amma rannan hakuka ta yi, wai saboda wani ya ce mata indai mijinki ya kuskure ya rabu da ke, indai mijinki ya rabu da ke ya yi kuskure. To wai ita matsalar da take, abinda ya sa take wannan chatting din, ita ma wai mijinta ba shi da aiki sai na chat, ba shi da lokaci sai na hira, baya soki hakkin Allah da ya dora akan.
To wannan dai tana rama laifi ne da laifi. Mai gidanta baya kula da ita, wayarsa ita ce a gabansa, ita yake mu'amala da ita, da haka ita ma sai ta ɗauki wannan. Shi ya yi laifi, ke ma kin yi laifi. Idan har Allah zai ƙona shi, to ke ma sai Allah ya ƙona ki. Idan ya ci amanarki, ke ma kin ci amanarsa. Don haka shi wannan da ya gaya miki wannan magana, yana ganin ya ji daɗin zancen da kuke ne da shi, yana ganin bai kamata mijinki ya rabu da ke ba. Kin ga shi yana da hankali, ya gaya miki gaskiya. Ke kuma idan ba ki da hankali, kin ga sai ki ci gaba da yin wannan rashin hankalin na zuwa kina alaka da mazan mutane. Kuma ina gaya miki, idan baki tuba ba, wallahi ƴarki ma sai ta yi. Ina tabbatar miki, in dai baki daina wannan abu ba, ƴarki sai ta yi. Kuma ba za ki ci gaba da jin daɗin zaman aurenki ba. Idan miji shi ya ji ya yi laifi, ki ta kuka kina nuna masa rashin jin daɗin ki, ki ta masa addu'a Allah shirye da shi Allah ya ganar da shi a hada shi da malamai su yi masa nasiha a hada shi da iyayensa su ja masa kunne ki bi dukkan hanyoyin da zaki rage wa mijinki barnar da yake yi shi yafi miki alkhairi akan ke ma ki je ki yanki tikitin barna ki ci gaba da yi kuma yanzu ki zo ki rubuto mana takarda wai kina wata tambaya to me zamu ce miki shi ya yi laifi ke ma kin yi laifi in akwai azabar da Allah ta nada muku tare za ku shiga wutar gaba daya dan kowa ya shiga hakkin kowa Allah ya baki ikon gyarawa Allah kuma ya saki zama ta kirki ta kware kuma ya saki daina wannan chatishatan da leƙe-leƙen kuma muna kira ga maza ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah ku kula da hakkin iyalin ku ku daina bata lokaci akan wayoyin ku kuna watsar da iyalan ku kuna cutar da su kuna shiga hakkin su Allah ya shirye da ku Allah ya baku ikon gyarawa wallahu alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa tayi bayan tayi haila ta gama da kwana da kwanaki da sai bayan kwana hudu sai ta ga wani jini a cikin fitsarinta kadan shine take tambaya za ta yi wanka ne ko kuma ba sai ta yi
idan har al'adarta ta riga ta kare kwanakin da ta saba tana yin al'ada sun kare to wannan datti ne na mahaifa ko datti ne na wurin jinin datti ne kazanta ne kawai wannan ba zai hana komai ba sai ki je ki tsarki ki ci gaba da ibadarki wallahu alam
Allah ya saka da kai mutum ta gaba take cewa menene hukuncin mai idda wai ba za ta fita ba ba za ta makaranta ba har sai ta gama idda ko za ta iya zuwa makaranta
mai idda mai takaba kenan
eh
mai idda ko mai takaba mai idda dai yawa to in idda dai za ta iya fita ba wai yawace can ba misali bukatar ta dai ta larura ba kamar mai takaba ba inda za ta je dole sai ta gama an gane ko wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa menene maganin waswasi wajen yin wankan tsarki sai mutum ya sai ta yi wankan tana sakewa sai ta ga kamar ba daidai sai ba
to gaskiya ba ki da lafiya kina da ciwon waswasi wa min sharril waswasi al-khannasi akwai wani shaydani khannasi a tattare da ke ki wanka kwaya daya ki alwala kwaya daya ki dauki kwaya daya ki wadata da shi duk abin da shaydan ya gaya miki bayan wannan ki ce a wannan ɗayan ya isa ki rinka zama da alwala yana maganin waswasi yawan karanta falaki da nasi yana maganin waswasi da kuma yawan yin sadaka da yawan ainihin wato karatun Qur'ani ma a dunkule yana maganin waswasi Allah yayi miki yayi mana gaba daya
Allah ya saka da alkarin tambaya ta gaba take cewa bai yau sati uku da aka kawo mata abokiyar zama wai tunda aka kawo ta duk randa mijin zai koma dakin ita uwar gidan sai ita amaryar ta dinga tada fitina har yau bata daina ba har dorawa kanta take haukan ganganta ce ta hana sabacci sai ta iwe iwe idan ta ce za ta dau mataki a kanta ta ce rannan za ta bige ta sai mijin ya ce tabbata yana ba ta hakuri koyaushe kuma shi ba ya daukan wani mataki shine take neman shawara
tsalle wannan amarya ta samu gindin zama a gidan nan ta samu wuri kuma ya kamata a gyara mata zama gaskiya wannan shakiyanci ne da tsiya kurin amma ke ba aikin ki bane ki gyara ta mijin shi ya kamata ya gyara ta na farko dai karki kuskura ki batta ta shiga hakkinki ta rike ranan girkin ta ki rike ranan girkinki kuma idan ta zo tana fitina ki gaya wa mijin ya je dau mataki a kanta mijin naki zaki takurawa shi zaki matsantawa ana shiga hakkinki ana cutar da ke kuma haukar da take ta ganganne ƙarya take in dai abin da kika faɗa haka ne to wata shaydani ya mijinki ya je ya auro kuma ne ma take ta kore ki a gidan ta raba ki da aurenki ki rike mijinki gamgam ki ci gaba da ladabi da biyayya karki yadda ke faɗa da ita karki yadda ke mata wani abu ki sa shi mijin da ya dauko ta ya dauki mataki a kanta Allah ya shirye da ku Allah ya ganar da ku Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya a tsakanin ku wallahu alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa za ta iya yin sallah tana goye da yaro alhali yana da pampers kuma yayi fitsari a ciki da waye sannan sai da ta ce dan ta ga mafi yawan iyaye suna yin sallah da yara amma yaran sun yi fitsari a cikin diapers din su
fitsari da bayan gida yana da tasiri ne idan ya taba gangan jikinki ko ya taba kayanki to tunda bai taba gangan jikinki ba bai taba kayanki ba bai da bambanci da wanda yake cikin cikinki ke kanki dan mutum yana sallah ai da fitsari a cikin sa da bayan gida a cikin sa da haka wanda yaro yayi kuma yana cikin wani guri a rufe ba digowa yayi ba ba zubowa yayi ba babu komai za a yi yan sallah haka da zai cutar ba wallahi ta'ala alam
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta ji an ce duk wanda ya karanta Qur'ani da kada fi daya a cikin Qur'ani yana da lada goma shine take tambaya akwai bambanci tsakanin karatun Qur'ani na mushaf kenan na rubutu na takarda da kuma na waya akwai bambanci sannan tambayar ta biyu take cewa mai karatun Qur'ani mai sauraron karatun Qur'ani na waya yana da lada ne idan akwai ya bambancin ladan yake da na mai karantawa da na mai sauraro
da karatun Qur'ani na waya da karatun Qur'ani na takarda duka dai dubawa ake yi a duba harafin a karanta ba su da wani bambanci wajen lada duk abu ɗaya ne an samu lokaci ne aka samu sauki da daukan takardu aka samu ci gaba da haka da wanda ya bude wayarsa ya karanta ko tab din sa ya karanta da wanda ya bude Qur'ani takarda Qur'ani ya taba duk hukuncin su daya kuma za su samu ladan da ake tsammani za a samu insha Allah ta'ala amma wanda yake saurara ba iri ɗaya bane da wanda ya karanta amma shi ma mai sauraron yana da lada kwarai da gaske ai ibada ce jin Qur'ani sauraron Qur'ani ibada ne wato ko ba Qur'ani ba ko wa'azi fa ka zauna ka saurara Allah ya ce annabi ya ce kana da lada ballantana ana karanta Qur'ani kana saurara kana tasirantuwa da shi yana gyara maka imaninka da alaƙarka da Ubangiji ai kwarai da gaske akwai lada Allah ya bamu lada sauraron Qur'ani da aji kiɗa da waka ai banda aji Qur'ani ko na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa yaya kamata mace ta yi ziyarar makabarta sannan wace adda ake kuma akwai wani lokaci da aka ware kayyadajje na zuwa mata makabarta ko
to a sunna dai hadisi ya zo sahihi kamar yadda riwaya ta zo wata take cewa nuhina an ziyarati alquburi wa lam yuzam alaina an hana mu kai ziyarar makabarta amma ba a tsananta hukuncin ba ma'ana ba a san mace ta yawaita ziyartar makabarta kamar yadda hadisi yazo la'anallahu zawaratul qubur minan nisa Allah ya tsire wa mata masu yawaita ziyartar kabari kullun to kenan yanda mace za ta ziyara kabari za ta rinka fashi lokaci kawai tana fashi ba kullun ba namiji ma ai ba kullun yake zuwa ba to kada ya kai namiji a watakila a wata sau daya a watakila bayan shekara biyu ta je a watakila a cikin shekara sau daya kar ma ta kayyade ta ce ga kwanakin da za ta yi yawwa kawai dai kar ta je da yawa dan fisha lokaci haka kawai kar a yawaita wannan shine abin da shari'a ta ce dangane da ziyarar kabari kuma idan an je ana fuskantar kabarin ko fuskantar makabartar ayi addu'a assalamu alaikum dara qaumil mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai mu ma insha Allah muna nan tafi zamu iso gare ku نسأل الله لنا ولكم العافية منا نيمم دمودكم منا نيمم أفوا أوجهن الله الله سيمن أفوا يا الله كتكم وند سكرجا مجدن كشكيا الله إذا لو كشم يازو الله تسامو تفاسا يا الله
لا سك هذا الكاري متن بيا تجب تشي شو عشان يا حالة تمشي كنا مجي يا أفك عشان حما تسا كودي ونسا سانا جكينسا نهار أبدا tace akwai wasu na'urori da ake amfani da su a kasashen waje ban sani ba ko sun zo har Najeriya idan aka aska gashin to ya tafi kenan ba zai dawo ba
bali fi shi gashin shari'a da man ta dauke shi a matsayin kazanta ne shari'a ta dauke shi a matsayin kazanta ne kuma ba iya abinda na karanta ba inda aka ce kamar gashin gabanka ko gashin hamatanka ya zama yana nan wata ibada ce mai zaman kanta daman ce aka idan ya fito ya maka yawa ka cire shi Allah yayi dabi'a dan adam kamar gashin kai in ya fito ka aske shi ma gashin hamata gashin gabanka in ya fito ka aske to sai ka zo ka aske shi gaba ɗaya ba wani laifi a iya fahimta ta wallahi ta'ala alam inda daman barin san ba wani addini bane ko wata ibada bane ba Allahumma illa gemu wannan shi kuma shari'a ta ce a bar shi to wannan shine in kai wa gemu wannan to ka saba wa Allah dan manzo Allah ce ufu liha wa khushawari ku cika gemu ku danda tsagashin baki amma duk wani gashi wanda yake na kazanta ne cire shi ake duk sati sai watakila ka takai cewa kanka ka cire shi gaba daya wannan a fahimta ta wallahi alam ba laifi bane wallahi alam
Allah ya saka da alkai mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ya sake ta saki daya kuma tana da cikin wata uku. Amma sai ya ci gaba da saduwa aure da ita. Wai ba tare da yayin niyyar mayar da ita ba. Sai ya ce a ran shi wai sai ya ce mata a ran shi wai za su koma zaman aure idan Allah ya yi. Shine take tambaya dan Allah ya makomar hakan da kuma iddarta.
Ga kaidar shari'a ta musulunci duk lokacin da miji ya saki mace to hanyoyin dawo da ita kamar haka ne. Ko dai ya bude baki ya ce ya dawo da ita ko ya aiko a gaya mata cewa ya dawo da ita ko kuma ya ci gaba da alaka ta aurataya da ita. Da zarar ya ci gaba da alaka da ita to aurenta ya dawo. Idan kuma ya ce bai dawo da ita ba to kenan sun yi zina ne. Daka sai ku je ku ittifaki tsakanin ku zina kuka yi ko ku daina kuka yi. Amma matakar ai alaka ta ci gaba da gudana to aure ya dawo. Dan haka mu a wajen mu a shari'a aure ya dawo. Wallahi wallahi.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa idan mahaifin su zai yi kyauta tsakanin yaran sa tace yana bambantawa. Tace saboda su ne manya sannan kuma mahaifiyarsa ba ta gida. Wani lokaci idan suka tambayi matar babansa abu ba ta idan sai ba zai musu ba. Ƴaƴan matar da take zaune a gidan baya musu saboda ita uwarsa tana musu da kanta kenan. Shine take cewa wani lokacin ya ba su su sai ƴaƴan mahaifiyarta su wacce ba mahaifiyarta su ba sai ya hana su. So shine take tambaya bai hakan da yake daidai ne ko babu
kyau. To abinda shari'a dai tace ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴan ku. Kowane uba wajibi ne ya adalci tsakanin ƴaƴansa da wanda akwai uwarsa da wanda ba uwarsa a gida dole ne a yi adalci a tsakani. Ya kamata maza su san da wannan kuma kada mutum ya bari ta dalilin kulawa da ƴaƴansa ya jefa shi cikin wutar jahannama ko rashin kulawa da ƴaƴansa. Na ce kulawa wataƙila ka fifita wani akan wani. Duk uban da yake fifita wani akan wani cikin ƴaƴansa to wannan zalunci yake yi. Kuma Allah bai yarda da shi ba kuma haramun ne kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka. Da haka shi wannan mai gida naku da ƴaƴan da uwarsu take nan da ƴaƴan da uwarsu ba ta nan. Akwai haƙƙi a kansa ya ci gaba da kulawa da su ya taimaka musu. Kuma babu ruwan shari'a wai uwarsu ta musu. Wannan abin da uwarsu ta musu daban ne ai. Yawa abin da uwarsu ta musu daban ne. Ita akwai haƙƙi a kanta ta yi wa ƴaƴanta ita. Tunda ƴaƴanta ne. Kuma ba dole sai ta yi wa ƴaƴan kishiyarta ba. To kai kuma akwai haƙƙi a kanka ka yi wa ƴaƴan duka tunda duka ƴaƴanka ne. Allah ganar da mu wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da saurayi da suke soyayya da shi amma bata taba tambaye shi komai ba sai dai idan ya ga damar ya kyautata mata. To shi ne a gidansa aka ce mata ba a yi wani miji haka. Ta dinga tambaye shi tun yanzu saboda kar ta je gidansa ya hana ta in ta tambaye shi. Shi ne take so malam ya bata shawara.
Gaskiya ba daidai bane wannan. Ba daidai bane iyayenki su koya miki roƙo. Ba daidai bane iyayenki su koya miki roƙo. Hakuri zaki yi Allah ya hada ki da gola wanda baya bayarwa cafkewa yake kawai. Bai kyauta ba saurayinki ku dauki shekaru lokaci baya miki kamar yadda mun sha yin bayani a karatu. Mun ce ba daidai bane saurayi wai ya ce wai yana neman yarinya baya mata isani baya kyautata. Qur'ani ma ce wa ahsinu ku kyautata ba a cire budurwarka ba a ciki da wanda kake nema. Kowa yana buƙatar kyautatawa. Ka kyautata mata, ka kyautata wa iyayenta, ka kyautata wa ƴan uwanta. Wannan abu ne mai kyau. Da haka kuma ba addini ba ne rowa. Yawwa, rowa ba addini ba ne. Rowa haram ne. Matar da kake nemanta da aure, ka ƙi ka yi mata wani abu. Amma an kawo maka ruwan sha za ka ɗauka ka sha ai. In an dafo maka abinci ai za ka ci. In an soyo maka kaji ka zo zance ai za ka ci. Hodar da aka yi maka kwalliya ba ka biya ba. A tamfar da aka je aka ɗinko sabuwa saboda za ka zo ba ka biya ba. Ai na ga akwai kunya ma mutum ya rinka zuwa gidan mutane yana kada rigarsa yana tafiya baya bayarwa. Wannan kaskanci ne ma da mai da kai baya. Lalle iyayenki su abinda suka ga din cewa bai kyauta ba. To amma ba daidai ba ne su koya miki roƙo karki yadda ki roƙe shi. In ya baki alhamdulillah. Idan bai baki ba shikenan ki zuba masa ido. In kin ga za ki yi aurensa a haka ki aure shi. Idan kin ga ba za ki yi aurensa ba yana da roƙo to ki rabu da shi ki nemi wani. Amma karki roƙo. Roƙo haram ne, karki roƙo bai halatta ba, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana da juna biyu ya fara girma, tace duk lokacin da suka yi mu'amala aure da mijinta, idan ta yi wanka ta gama sai ta ji kamar wani ruwa yana fitowa ta gabanta bayan ta yi sallah. Shine take tambaya menene hukuncin
sarki kawai za ta yi irin wannan abin da yake zuwa ta je asibiti likita ya mata bayanin menene, sannan sai ta rinka yin sarki saboda watakila ko wani abu ne zai iya karya mata alwala. Ba za mu iya cewa menene wannan ba, likita ne zai iya bayanin wani irin ruwa da yake zuwa ko akwai infection ne watakila ko akwai wani ciwo da kike tattare da shi, a gaggauta tafiya a ga likita. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba take cewa akwai wai cousin sister din mamata, ta ce ba ta taba aure ba kuma iyayenta ba sa raye, to tana sana'ar shajjodi sai ta siya a wajen ta ba ta rabin kuɗin saura 5,000. To Allah ya yi wa ita ‘yar uwan mamanta ta rasuwa kusan shekara 15, ta ce ta kasa sukuniya za ta yi da haƙƙinta 5,000.
To gaskiya dole ne mai imani idan akwai haƙƙin wani matacce a kan shi wanda ya mutu, dole hankalinsa ya tashi. Wannan yana nuna kina da imani kuma Allah ya ƙara mana imani gaba ɗaya. Ki nemi ‘yan uwanta na kusa da ita, ko ƙanwarta, ko yarta, ko uwarta, ko ubanta, ko wani wanda zai ci gadanta, sai ki bashi. Yanzu irin wannan abu in ya faru mutumin da ya mutu bai da ɗa bai aure ba ya mutu, to sai a duba wane ne na kusa da shi da zai iya cin gadansa. Yawwa, sai a nemi ko yayanta ko wani dangi sai a bayar a ce ga wannan kuɗin, idan babu ki ɗauki kuɗin nan ki tafi da su ki kai su masallaci, ki sa su akwatin masallaci, ki ce ya Ubangiji ka kai ladan nan ga wance kabarinta, kuɗinta ce, kuɗinta ne, bayan da zan yi in danka mata ta mutu, ya Allah kar ka kama ni da wannan. Sai ki bada shi sadaka a masallaci a amfani da shi, sai Allah ya kai mata ladan cikin kabarinta insha Allah.
Ita tambaya ta gaba take cewa dan Allah malam ya ja hankali akan masu kawo mutane Saudiya, tace sai a yi shekaru ba a gama biyan su ba, tace yanzu ya jaka 25 kusan ake biyan su, tace duk jaka ta kai 400,000 ya kai kusan 10,000,000 kenan ake biya, tace dan Allah ai musu nasiha su dinga sassauta mutane, tace duka wanda suke zuwa din nan fa daga wanda yayansu suka rasu marayu ne da sauransu, wahala ce dai take kai su ba wai jin daɗi ba. Allah
malam ya ja hankali. Hakikanin gaskiya an taɓa yin irin wannan fatawa, an mana wannan tambaya mun yi bayani, akwai ɓangarori da yawa da zai kamata a kula da shi. Na farko dai ka wannan kasuwanci ne, kasuwanci ne, duk wanda za ku yi kasuwa da shi zai maka wani aiki ya ƙayyade maka wani kuɗi da ya ce za ka biya shi kuma ka yadda, to dole ka biya shi kuɗinsa. In 100,000,000 suka ce za a biya su su kai ki Saudiya har kika yadda, kika sa hannu, kika yadda aka kawo ki, to ba wani dalilin za ki turo takarda ki ce wai ai musu nasiha, to ake kika yadda, kaya ne ka je kasuwa abin nan ana sai da shi naira 10,000, aka ce maka 10,000,000 ka ce eh ka yadda ka siya, to me ya buƙatar kuma ka je ka ce an cuce ka, ba a cuce ka ba ai tunda kai ka yadda. Da haka gabar farko ta fatawar, duk wacce za ta je Saudiya ko wanda zai je Saudiya kuma aka gaya masa wannan jaka 25 ake biya kuma ya sani kuma iyadda aka ɗauke shi kuma aka kai shi, to almuslimuna ala shurutihim, sai ya biya su kuɗinsu tunda kai ka yadda kwaɗayinku da kuma watakila wautarku da hankoranku cewa lallai sai kun je ƙasa mai tsarki ɗin don ku je an kwaɗeta muku za ku je ku samu kuɗi kuna ga za ku biya kuɗin, sai kun je kuma ku tarar da kuɗin da ake faɗa ɗin ba a samunsu, ku ma kuna da kuskure ku da ake ɗaukanku a kai kuɗin. Da haka ku daina yadda, ku tsaya ku yi ciniki akan farashi na hankali, idan dukan hidindiminsa zai yi shi a 2,000,000 ko 3,000,000, sai shi a bashi 2,500,000 hankali zai ɗauka, ko 3,500,000 hankali zai ɗauka a biya shi kuɗinsa. Amma a ce 10,000,000 ko mutum saboda abin nan yana da wauta sai ya yadda, kuma daga baya ku ta turo malamai takarda ku ce a yi musu nasiha, to ai ku kuka yadda, ku kuka ɗaure kanku kuka yadda, to sai dai in kuma mutum an yaudare shi bai san wannan kuɗin ba kudan kuɗin ake biya ba, aka yaudare shi aka gaya mai ƙaramin kuɗi ya yadda ya je a haka, to wannan kuma yana da dama ya bi haƙƙi sai shi bai yadda ba, a nan gurin kuma sai a duba a nawa ne ake kai mutum Saudiya, nawa ake kashewa, ana kashe miliyan kaza to nawa ya kamata a ce riba ta hankali kaza ne sai a dora mai riba shikenan ba sai an biya shi wancan sauran kudin ba sannan ya kamata su kansu masu wannan sana'a agent da suke daukan mutane suna kai Saudiya ku ji tsoron Allah kudi mai karewa ne ku daina cutar da yan uwanku ku daina zaluntar su ku daina shiga hakkin su ku daina tsananta musu ba daidai bane ka dauki mutum ka kai shi kasa mai tsarki ya je ya kare rayuwar sa yana tara maka kudi ya kare rayuwar sa ko zuwa na aikin haji dinnan bana da yawa an tayi min fatawa mallan yau shekara ta kaza na kasa gama biya wasu ma rintu ne da su sai ka kusa biya sai a ce baka biya rabi ba saboda wasu ba su da ilimi wasu yan kauye ne yara ne kanana ake dauka wasu zawarawa ne wahala ta dauke su tame da su can suke zama ana cutar su fiye da yanda kake tsammani wannan kowa ya sani masu zuwa Saudiya dinnan da sunan suna aiki suna sana'a lalle wannan duniya ta sani ana zaluntar su to amma wani lokacin jahilcin su da rashin ilimin su da rashin walewan wasu daga cikin su rashin waye wasu yasa ake zaluntar su daka ku tsaya ku dabdale dalla dalla ai sharadi kafin a tafi ki san kudin da zaki biya ko ka san kudin da zaka biya sai ka je ka biya wannan kudi in an kara maka to karka yadda ka biya abu na biyu kuma ina kira ga su masu sana'a manzo Allah ya faɗa inna Allah yuhibbu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza taba Allah yana son bawa mai sauki idan zai siya mai sauki idan zai sayar mai sauki zai karbu bashi ko zai biya bashi to annabi ya yabi dan kasuwa mai yin sauki ku yanzu agent ku ba kwa san ku shiga albarkar annabi addu'ar da manzon Allah yayi ku ba kwa so ku shiga ya ku agent masu daukan mutane kuna kai Saudiya ku yi kokari ku sassauta musu abin yayi yawa tsananin yayi yawa ku sassauta musu dan Allah ya muku albarka a cikin kasuwancin ku akwai mutanen kirki a cikin su sosai amma kuma akwai bata gari wanda kuma bai zai hana ai musu nasiha ai musu fada ba sannan kuma muna da fada duk mutumin da ya dauki mabarnaci ya kai shi kasar Saudiya yayi barna ko namiji ko mace wallahi duk ta'adin da yayi da barnar da yayi ko sata ko zina ko luwadi neman maza ko neman mata ko wani irin ko barna fasadi wallahi kana da kamar shi a ciki matukar ka san mutumin banza ne ka dauke shi ka kai shi je kama barna ka san neman abin da zai kai shi kenan wannan ta'adi ba ku bincike wasun ku ba sa bincike ba sa bin diddigi ai ta daukan mutane ana kai su suna ta'adi a dakin Allah a kasa mai alfarma wannan haramun ne ya kamata ku kiyaye ku samu uniform duk wanda za ku dauka ku yi bincike a kasarsa a ji me zai kai shi yaya dabi'ar ta a karuwa ce take so ta tafi a mazinaci ne a waye ne in dai an san mutum akwai ta shubuha a tattare da shi to bai kamata a kai shi wannan kasa mai tsarki ba dan ya je ya zauna da sunan zai wata sana'a dan wasu ba sana'a suke ba barna suke Allah kiyaye Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba godafi ta kawo ita mace ce ta ce ta kasance tana haihuwa to amma wai likitoci maza ne suke karba haihuwar ta sannan suke mata dinki duk lokacin da ta je haihuwa to take so kuma tace har ta ji hadisin da yake magana akan cewa wai da ka taba da namiji ya taba matar da ba ta sa ba gwara an buga mishi kusa aka so shine tace to har ya kai tana a roƙon Allah ma Allah ya dauke mata haihuwa saboda wannan matsalar da take haduwa da shi
to wannan gaskiya ne shine abinda yawanci muke ta faɗa a karatu suka iyaye ku tura ƴaƴanku su yi karatun boko ku sa su a likitanci musamman mata ni dai Allah ya sani ina ta yin iya kokari na ina faɗa da sauran malamai ma suna ta yi duk wanda zai tura ɗiyarsa ta yi karatun boko to ya dora ta a layin likitanci don a huta da wannan bakin cikin a ce namiji ne zai je karɓi haihuwar mace gashi kaga da kanta take faɗa ta yi shekaru in dai za ta haihu namiji ne zai karɓi haihuwarta kuma ya mata ɗinki a ƙazantar ta yi yawa kuma muna da yaran nan ƴaƴanmu masu basira ƴan matan nan masu ƙwaƙwalwa wasu talauci yake hana su zuwa wasu kuma rashin wayewa wasu kuma iyayen ne basu gane muhimmancin su tura ƴaƴan su karatun likitanci ba da haka lalle ana buƙatar a samu mata musulmi da za su je su yi karatun likitanci su karanta bangaren gane din nan harkar haihuwan nan su yaye mana bakin ciki da damuwar da suke damun mu wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske idan iyaye sun yi wannan to sun taimakawa da'awa sun taimakawa addini dan haka ke baiwar Allah wannan larura ce ta same ki ba ke kade bane ai da yawa daga matan da maza ke karban haihuwarsu maza ke musu dinki maza ke musu allura dan haka larura ne ki dauke shi a matsayin larura tunda ba kiya so ba yanda zaki zauna a gida ne ki haihu ba zaki zauna a gida ki haihu ba dan haka kawai sai dai ki je din a matsayin larura ne Allah ya sa hukumomin mu da gwamnatocin mu da iyaye da waɗanda duk suke da dama su taimaka wa mata su rinka karatun lafiyan nan wannan yana da muhimmanci alhamdulillah yanzu naga an samu ci gaba anan dai arewa ana yawan bude school of nursing nursing daga na mata zaga wasu a suna tura yayan su ana yi wasu ma zaga akwai wanda ma na sani shi kam in ya samu mamace ne kokari ma sponsoring din su yake ta je ta karatun likitanci ko ta karatun nursing dan ta zo taimaka wa mutane kuma muna kira ga mazaje duk wanda matarsa ta yi karatun likitanci ya batta ta yi aiki kwarai da gaske duk wanda matarsa ta yi nursing ya batta ta yi aiki in ba haka ba abinda tura suke cewa the aim is defeated mana abinda ake nufi a sa su je su karatu ya zama ba amfani kenan da haka sai ku yi hakuri in matarka tana a karatun likitanci ka batta ta je su aiki dan taimaki al'umma kai ma ka samu lada ta yi service wa al'umma ta taimaka nursing ne ta yi midwifery ne ta yi karatun lafiya a tura ta asibiti amintacce ko wani clinic amintacce ta rinka zuwa tana bada gudunmuwarta a gida ma a unguwa ta rinka taimakawa amma mutum ya je ya auro mace likita ta yi shekaru ubanta ya kashe mata miliyoyin kuɗi ta yi shekaru tana kwanan karatu ta gama ka zo ka ajiye ta a gida ka ce wai ba za ta yi aiki ba to me amfanin karatun likitancin da ta yi in dai tana da tarbiya za ta saka hijabinta za ta lulluɓe jikinta ta tafi ai hakuri a bata ta je larura ne ta je ta yi wannan aiki don ta taimaka al'umma da yawa wasu wallahi sun yi karatun likitocin ne amma an hana su fita an hana su fita wata ko a unguwar su ba ta iya ko unguwar zama ba ta iya wanda wannan kuma ba daidai bane shi yasa uba idan zai aurar da yarsa in ta yi karatun lafiya ko ta yi karatun likita to sai ya gaya wa mijin ga ta nan zan baka ita amma ina so ka batta ta je ta bada gudunmuwa wa al'umma annabi ta rinka zuwa asibiti ta taimaka jama'a in ba mu yi haka ba to yaushe ne za mu samu wayewar kuma yaushe za mu yi wa addinin namu hidima in kowa ya koyi yarsa kuma kowa ya rike matarsa ya ce ba za ta yi aikin ba to ba dole matan nan kuma su zo mu dauki matan mu kai maza su rinka bude su ba da haka lalle wannan ni ina jaddadawa kuma ina fahimta ta ce haka ina ganin ya kamata mutane su ne da hankali kuma za mu iya magance wannan matsalar in Allah ya so yarda har chemist na sha fada a rinka bude wa mata chemist na mata zalla mata su rinka zuwa duk larurar mace ta je ta yi wa mai chemist din nan pharmacist din nan bayani yar uwar ta mace ta yi mata allura ta kula da ita ta duba ciwon ta ta yi mai da sauransu inda aka ci gaba za ka ga akwai chemist ko a Saudiya ko a Sudan ko a Misra ko a Kuwait ko a za ka babban chemist za ka tu mata ne matarka za ta je ta yi bayani baka da damuwa me yasa ba za ku bar matan ku je su karanta wannan kuma ku bubbude musu ba yanzu wanda matarsa ta karanta irin wannan pharmacy sun ta iya me laifi ya bude wani shago a gidansa ya gyara ya zuba mata jari ya ce ki rinka zama kullun daga la'asar zuwa karfe 9 dare shikenan karfe 9 dare ta dawo gida kaga ta bada awa uku ta bada hidima wa mutane duk inda tana ta kowa ma ta tafi gidanta in kaga dama ka rufe kun ga dama ka sa wani namiji ya ci gaba da zama a shagon don Allah ba ai ba akwai laifi mutun ya sa yarsa ta karanta pharmacy din nan ko ta karanta likitanci ya bude mata chemist a unguwa ya gyara mata ya kawo mata duk gadget da ake da bukata ta rinka kulawa da mata layi wallahi za a rinka yi musu to amma wayewar ba ta kai haka ba har yanzu kuma ba laifi bane dan mutun yayi gaskiya a addinance ya bude wa matarsa a ce mata ne za su rinka zuwa suna karban magani tana musu allura za ka yi ciniki za ku yi ciniki idan can dare yayi ta koma gida namiji ya karba da rana ma watakila namiji ya karba da yamma sai ta zo mata su zo su abin nan sauransu ko da sassafe ta zauna tunda masu gida duk sun tafi daga safiya har zuwa yamma mata suke entertaining idan yamma ta namiji ya zo yi muna fatan za mu samu masu irin wannan tunani za mu ga canji a cikin kasar nan insha Allah Allah ba mu dacewa
Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa akwai wacce da take fama da matsalar aljanu take cewa sun hana ta aure ko da ta yi auren ma ba ta iya mu'amala aure da mijin tace yanzu dai ba ta da auren tana ta magani da surbiya da sauransu akwai wanda ya fito zai aure ta amma sai tace ba ta so saboda za a yi ta yin auren ne saboda jarabawar da take fama da ita shine take tambaya wai hakan yana nufin ba ta kyautata zato ga ubangiji shine dai take neman shawara.
Gaskiya ba daidai bane idan har wani yazo yana neman ta da aure tana da wannan larura ta ce a ai masa bayanin larura kuma ya shiga cikin team din neman mata magani. Musamman ta aure mace namiji mai wata matar ba ita kadai ba. Kuma yayi alƙawarin zai taimaka mata. Ina muku albishir in Allah ya sa da inda kuna neman magani kuna yin addu'o'i za a rabu da wannan ba wani abu ne aljani ne yake auren mace. Idan ya aure ta sai sa ta cikin irin wannan larura din. Amma kuma duk abin da ake neman magani a kansa in Allah ya so ya yarda Allah zai bayar da ba ni sunan shi in Allah ya so da Allah madaukin sarki zai bayar da baraka akai. Dan haka ki je ki aurenki kuma kar ki munanta wa Allah zato ki dauki cewa Allah zai warkar da ke kuma shi maji roko ne. Allah baya son mutum ya roke shi wai daga baya ya ce wai shi ba a yi masa ba. Dan haka ma ya losing hope ya hakura ma da zai ci gaba da a neman taimako a wajen Allah ba daidai bane kuskure ne wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan fasarar mafarki take nema ban san ko mallan yana fasarar mafarki ba take cewa wai mafarkin wata mata take a cikin ruwa sai matar ta dawo maciji sai ta fara binta tana gudu amma bata nutse ba sai a ce mata karki taka can zaki nutse sai ta juya sai ta gatta a wani daki matar tana binta sai ta tsaya dai wai ta tsaya za ta bata aljanu masu kare mutum sai ta karanta mata ayatul kursi sai matar sai ta ga wani hayaki ya shige ta to shine take tambaya tana so mai fassara mata
ni bana fassara
mun ba shine ma bai mafarki mafi sauki da take yi
to Allah ya yi miki ni bana fassara mafarki amma wannan daga ji aljanu ne akan ki sun miki yawa yawa bazan fassara me abin yake nufi dan ba da ilimi akai amma na karanta duk wanda yake da irin wannan lazurar to aljanu ne a tattare shi da ka shedanu ne suke tattare a kanki ki rinka kwanciya kina alwala ki rinka yawan tasallata annabi zaki kwanta yawan ta istighfari yawan ta karanta suratul baqara in dai wannan abin shine mafi karancin mafarkin da kike to lalle kin yi nisa aljanu ne sun yi nisa da ke Allah sa karsu kai ki birnin agadas Allah ya yi miki da haka ki je ki kama ruqiya da roƙon Allah ba wai ki mai da hankali ka duba mata malam wai ita wai a fassara mata wai shine da ba ma wai ai mata addu'a larurar yake damun ta ba to Allah ya sauke miki shedanu ne a jikin ki je ki nemi magani kurum Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta yana da tsauri abu karami sai ya fishi ya kaurace mata ya daina mata magana ya daina cin abincinta har ya canza wajen kwanciya ma idan ta mishi magana ko da gaisuwa ce baya amsawa shine take tambaya idan ita ma ta rabu da shi ta daina kula shi tana da laifi saboda ba ta so ta kasance cikin matan da Allah ya fushi da su
to gaskiya in dai ba kiya so ki zama cikin matan da Allah ya fushi da ke da su to ki daina rama laifi da laifi yanzu wannan abin da mijinki yake miki laifi ne kullum ina gaya muku a fatawa da shawarwari da muke ba ku ba a rama laifi da laifi mijinki ya miki ba daidai ba ke ma ki ji ki mai ba daidai ba ki cigaba da biyayya Allah zai kawo miki canji Allah zai ga zuciyarki Allah zai ga ladabinki Allah zai ga biyayyarki wata ranar da abin zai daina shi kamar daukewar ruwan sama ne daf zaki ga ya gyaru kamar ba shi ba ki cigaba da addu'a ki cigaba da roƙon Allah ki cigaba da yin sadaka Allah shirye miki da mijinki ki cigaba da yi masa ladabi da biyayya ki cigaba da kyautata masa ki rinka ji a ranki cewa wannan biyayyar da kike masa Allah kike bi don Allah ne yace abi miji don Allah ne yace ai zaman aure annabi ne yace a kyautata wa miji don haka wannan abin da kike yi Allah zai baki lada baki asara ba aikin banza kike ba amma ya ban dare ko ya bu dare ke ma kin bu dare ko kin fan dare babu abin da zai kai ki wannan sai asara wata kila auren ya zo ya mutu ko a sake ki kuma ki zo kina turo takarda fatawa ya zaki ki koma ki hakuri da shi ki ta addu'a muna masa addu'a Allah shirye da shi Allah ya gane da shi
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa aurenta shekara biyu yanzu wanda ta aura yana da mata biyu suna katsina tace ita kuma a Lagos take tace idan ya tafi gun su yakan yi wata uku ita kuma idan ya zo wajenta baya fan sati biyar kuma sai ya koma sati biyar yake mata kuma in ya tafi ba wata kulawa baya ko sako dubaru mai shawara
to na farko dai idan har abin da kika faɗa haka ne mijinki bai kyauta ba bai yi daidai ba kuma ba laifi bane a shari'a ki ba hanyar da zaki samu hakkinki a matsayinki na matar sa ta aure shi da sha da kulawa dole ne. Abu na biyu, duk matar da mijinta yana aiki a wani wuri kuma ta yadda ta aure shi ta san yana aiki a wani wuri, to kar fa ta zarge shi saboda ya dade a wancan wuri da yake aiki baya zuwa mata sai sati kaza ko wata kaza. Daman kin sani ba garin yake ba, kuma kika yadda ya aje yake a wani gari, ya aje wasu matan a wani gari, kuma inda yake can din wurin matan sannan ne ma'aikatar sa, musamman a irin wannan yanayi da ake ciki, tsadar rayuwa da rashin tsaro a hanyoyin mu, ba lalle ya iya zurutu duk sati ya zo miki ba, ba lalle kuma albashin sa zai iya barin su ya rinka zuwa miki akai akai ba. Dan haka tunda kika tari wannan, kika yadda kika yi auren haka, to sai kije ki ci gaba da hakuri a haka. Nan gaba duk wata mace da wani zai zo ya aure ta kuma yana aiki a wani gari, to su yarjejeniya. Alhaji, yaushe za ka rinka zuwa? Bayan wata nawa za ka zo? Bayan sati nawa za ka zo? Ku rubuta ku aje. Kin yadda? Eh, kin yadda. Sauran kwanakin kin sariyar da su saboda larurar aikin da yake yi. Kuma daman almuslimuna ala shurutin, ya ce zai aure ki kuma ga inda zai ajiye ki, kuma kika yadda. To kin ga ba wani maganan ki ce bai zo ba, yayi wata uku a can, nan ya zo ya miki sati uku ko sati biyar da sauransu. Ki kula da wannan, ke kika aminta, ke kika yadda, da haka bai da laifi a wajen Allah tunda kika yadda. Amma in kun yi yarjejeniya da shiri da shi ga yadda zai sai ya saba, to a wannan lokacin ya saba Allah, kuma Allah zai kama shi. Abu na biyu, Allah zai kama mijinki da rashin kula da ke, dan ba a ce dan yana wani gari ya barki dan yunwa ba, ba a ce dan wani yana wani gari ya barki ya kibiya miki kudin makarantar yayanki da kulawa da larurorin su ba, ko ya kibiya miki kudin asibiti ba. Wannan kam abinda mijinki yayi bai kyauta ba, yayi laifi, ya saba Allah, to ki bi hanyar da ta dace, ta hanyar lalama da mutuntawa da girmamawa, ki kokari ki nemi hakkinki ya samar miki da hakkinki, ku ci gaba da zaman auren ku, kar ki kashe aurenki. In ba haka ba, ki ce masa ya sama miki gida, ya kai ki wajen ƴan uwanki, kishiyoyinki, ki je ku ta bugawa a can, ku haɗu a garin gaba ɗaya, kin ga kin hutar da shi da kuɗin mota. Allah gane da mu.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da yara guda biyu maza, tana kokari wurin tarbiyyar su da taimakon Allah. To a kullum addu'a take, Allah ya sa su zama manyan malamai masu ikhlasi, tawakkali da tsoron Allah, masu faɗakarwa akan alkur'ani. Dan Allah malam asata a cikin addu'a, Allah ya cika mata wannan
burin. To Allah ya cika miki burin ki, ƴar uwa mai son ƴaƴanki, mai son tarbiyyar ƴaƴa akan musulunci. Mu ma namu ƴaƴan gaba ɗaya mu, Allah ubangiji ya dora mana su akan hanya ta musulunci, Allah ya dora mana su akan ilimi, Allah ya dora mana su akan karatu, Allah ya dora mana ƴaƴan mu akan tarbiyya ta gari. Wannan abu ne mai kyau, kuma yana da kyau mu rinƙa ƴaƴan mu addu'a ta alkhairi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana addu'a Allah ya raya mata ƴaƴan da take da su a yanzu, kuma take addu'a Allah ya dauke mata haihuwa, saboda tana tsoron shagala wajen raino. Tace yanzu haka, tace kowa ya san yadda tarbiyya take, tai karanci, sai dai Allah ya tsare mu baki daya. Take cewa tana kokari yanzu wajen yin nafilfili har salwar har tana yi, amma wani lokacin yaron ta idan ya fara rigima ba za ta bata samu tai sallar. Shine take roƙon Allah ya dauke mata haihuwa. To abinda take tambaya, hakan da tai addu'a da take yi laifi ne addu'a da take ko ba da
ita? Da yawa daga cikin mata ana samu wannan matsaloli idan mace ta burinkasa, ta tara yaya da yawa, ta ga akwai yaya da yawa a gabanta, sai ta fara kyamar haihuwa, ta fara kin haihuwar. Wannan ba daidai bane, kuskure ne. Kullum bawa idan Allah ya dora mai wani abu da yake gajiyar da shi, to sai ya ce Allah ya taimake shi akan tarbiyya ko akan wannan abu. Kamata yake ce ya Ubangiji, idan alheri ne dakatar da haihuwa gare ni, Allah ka dakatar mun da haihuwa. Ya Ubangiji, idan ba alheri bane tsayawar haihuwar, Allah ka ci gaba bani haihuwar, kuma ka taimake ni wajen kulawa da yayana. Ki rinka addu'a kina roƙon Allah, ya Ubangiji, tarbiyyar mutane ta lalace a wannan zamani, ina fata ka bani ƙarfi, ka bani ikon tarbiyyantar da ƴaƴana, tarbiyya islamiyya, tarbiyya ta shari'a. Addu'ar da ya kamata ki rinka yi kenan, ba wai ki rinka cewa wai Allah ya dauke miki haihuwar gaba ɗaya ba. In suka zo suka mutu, fa wallahi kiyar shi din gaba ɗaya, ko kuma Allah ya kiyaye suka lalace gaba ɗaya. a wannan lokacin kuma ki tuna akwai yar uwarki da shi ita ko da daya ma bata samu ba ita neman sa take inda za ta bada duniyar nan gaba daya a bata da guda daya to a shirye take ta bayar ke kuma yau gashi kina neman Allah ya dakatar miki da shi to ina ji miki tsoro kada Allah ya jarrabe ki akan wannan ko meye ma mu nemi Allah ya ba mu ikon kulawa da ƴaƴan mu ya ba mu arzikin da zamu ciyar da su ya ba mu lafiyar da zamu kula da su ya ba mu ikon kulawa da tarbiyyar su ko ko mutun ya raba shi in alheri ne Allah kamu in ba alheri bane Allah ka dauke ni wallahi alam
Allah ya saka da alheri mai tambaya ta gaba daga kasuwar jini take cewa bayan ta yi aure sai ta gane mijinta yana shaye shaye sannan yana yin rayuwa akan dabi'u marasa kyau tace bayan sun sabu sa bayan sun samu sabani da shi taje ta debe kayanta sai daga baya da ta kira shi a waya yake ta zage zage ba yake cewa ba aure a tsakanin su take cewa ya ce zai kashe ta zai kashe iyayenta yana ta zaginta ne yace kada ta sake kiran sa
mijinta ne kuma
mijinta ne sannan yake ce mata sai take cewa ya sake ta ne sai yace mata there is no marriage between me and you and I don't know you
wato bature ne shi
and nobody is going to marry you and don't call this number again shine take tambaya ya saku kenan har boys must din ma sai da
to dan wali kunji abinda wannan baiwa Allah take na farko dai mai mata addu'a Allah yayi mata
amin
Allah yayi mata wannan bala'i Allah yayi mata wannan musifa
amin
matukar wannan abinda ta faɗa haka ne miji ya zaga ya ci mutunci yayi waye yayi waye ya ce zai kashe ta zai kashe iyayenta
ta da ba
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kunji ma jama'a ga yanda yar uwa take cikin wannan bala'i mijinta ya ce zai kashe ta zai kashe yar uwarta zai kashe yan uwanta zai kashe iyayenta ga zagi ga cin mutunci amma mallan ina so ka lura wai duk da haka matan nan tambaya fa take wai akwai auren ta saku ko bata saku ba kaga dai ya nuna cewa tana son mijin Allah sarki a hakan tana son sa to na farko dai duka wannan abubuwan da ya fada babu saki a ciki there is no marriage between me and you ba saki bane nobody can marry you ba saki bane ko I don't know your situation ba mu saki bane duk wannan turanci ne yayi na ransa ya baci tunda shi bature ne amma ba saki bane auren ku yana nan da shi ya rage gare ki zaki iya ci gaba da zama da mijin da yace zai kashe ki zai kashe iyayenki ga Allah nan sai ki biya da kanki in kin ga zaki iya zama da shi haka to muna miki addu'a Allah sa kar ya kashe ki kuma Allah sa kar ya kashe iyayenki amma ni in shawara ta ne kuma ni fatawa ta ne to ina ganin mijin nan naki kamar akwai tabuwar hankali a tattare da shi aje a duba lafiyar sa in dai abin da kika faɗa haka ne mijin ki yace zai kashe ki zai kashe iyayenki zai kashe iyayenki kuma kina makale da shi kingan makale mata to in ma kin debe kayan ku to alhamdulillah dan gwanda ki gudu kare kashe ki to a fara kai shi asibiti a duba lafiyar sa in ya tabbata ya faɗa in aka tarar da shi yana da hauka to ai mai uzurin hauka a bashi magani in ya warke ki koma idan ku aka tarar lafiyar sa kalƙwalwar sa to ina baki shawara ki nemo kanta kin san kanta ko akwai wata katuwar mota sunanta kanta ta diban kaya ki tura a kwaso kayan ki kafin ma ya sake ki don ba ma so ya kashe ki kar a zo a ba mu labari a ce ga wani miji ya kashe matar sa ko ya zo ya bayan ya kashe ki ya kashe miki iyaye ba dole a cikin wannan aure wannan wace irin jaraba ce tunda yace zai kashe ki akwai kiyayyar da ta wuce mutun yace zai kashe ka akwai kiyayyar da ta wuce mutun yace zai kashe iyayenka to amma fatawa kika turo fatawa kika turo in kin ga zaki ya zama da shi a hakan kafin ya kashe ki to Allah ba da lafiya da zaman lafiya amma dai wannan bayanan da ya ba saki bane yawa ni kuma in shawara ta za a dauka dai ga shawara ta a duba hankalin sa in ma hukaci ne to na yadda ai mai uzuri ya samu lafiya idan kuma mai lafiya ne to nemo kanta ta kwashe kayanki iyayenki su tafi su karbo miki takardaki Allah shirye shi Allah shirye mu gaba daya wallahi alam
Allah saka da alkairi mai tambaya ta gaba ina ga an dauke yarinyar ta ne take tambaya bai za ta iya tafiya neman yarinyar ta ba tare da mijinta ya sani ba
eh wannan ai larura ce ai wannan larura ce a sace wa mutun da wannan kan ko miji yana nan ko baya nan ai a tafi nema ai eh amma dai a nemi izinin
sa
eh bata sai na gane ko batanta ko dauke ta akai sai a sanar da shi koda yazo ya fada a bashi ai babban uzuri ne wataƙila kin neme shi ba ki same shi ba wataƙila yana cikin wani yanayi wataƙila baya ƙasa wataƙila baya gari ba zaki zauna sai kin samu izini ba ki fita ki je ki nemo diyarki dan kada a samu matsala wannan hali da muke ciki na dauke dauken yaya da saci saci Allah ubangiji ya taƙaita mana Allah kare mu ya kare mana zuri'ar mu gaba daya wallahi alam
dai saka da alkhairi wannan take tambaya take cewa wai su wane ne suke cin kudin diyan mamaci bayan ya
magadan shi magadansa wanda za su gaje shi
wanda za su gaje shi
na'am
mai tambaya ta gaba take cewa ita ma tana yawan mafarkin ruwa haka kamar rafi take cewa tana kokarin tsallakawa kuma tana yawan mafarkin tashi sama tafi shekara tana irin wannan mafarkin mai kamata su yi
to Allah ya yi mata ba namiji ko mace ba duk wanda yake mafarkin yana tashi sama lu to aljannu ne ko mutum yana mafarkin ruwan sama ko ya ji shi a cikin kogi aljannu ne ko mutumin da yake ta yawan yin fushi haka kawai ba a yi mai komai ba aljannu ne mutum yana yawan kuka ba a yi masa komai ba kukan tsoron Allah ba sihiri ne sammo ne duk wanda yake tashi da daddare ta tafiya ya je ya dawo bai san yayi ba aljannu ne da wanda za a je yana tauna kak 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 kamar yana fama da kashi da daddare alhali ba komai a bakinsa aljannu ne da wanda yake surutai da sambatu shi ma da daddare duk aljannu ne mafarkin makabarta da mafarkin bola da daji aljannu ne kaga mutum cikin dabbobi ko ya gan shi cikin dawaki wannan duk aljannu ne alaman shafan aljanna ne kamar yadda malamai na ruqiyya da suka yi rubuce rubuce akan alamatu masil jinni alamomin shafan aljan a cikin littafin su haka suka faɗa da haka in mutum ya ga yana yawaita mafarki ɗaya daga cikin waɗannan da na faɗa to lalle akwai alamar aljani yana wasa da shi kuma yana shafan sa yana so zai shiga jikinsa kar ki bata lokaci ki koma ki nemi magani ki yawaita yin alwala in zaki kwanta bacci ki rinka kwanciya ta bangaren damanki kar ki fashin ayatul kursiyu da qul huwallahu da falaq da nasi duka ai ta bugawa kada ai wasa da shi Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa dan Allah wai wace addu'a za ta dinga yi mijinta Allah ya taimake shi a duk abin da ya sa a gaba na alkhairi kuma da addu'a da zai sa wai ogansa na wurin aiki ya daina nuna masa tsana da mugunta
to na farko dai kullum mutum musulmi idan zai yi abu ya rinka roƙon Allah a cikin komai menene addu'a da mu abinda baka so ka ce Allah ya raba ka da shi shine addu'a abinda kake so ka ce Allah ya baka to amma akwai abin da ake mutuna so addu'a su ta karbu da wuri kamar yayi sallah yayi addu'ar a cikin sallah ko yayi nafila bayan yayi nafila ya daga hannu ya roki Allah abinda yake so Allah ya bashi ko kuma yayi azumi na farilla ay na nafila bayan ya gama ya roki Allah a lokacin da yake shan ruwa Allah ya biya masa ko yayi sadaka bayan yayi sadaka yayi addu'a ko yayi wata ibada ko yaya take ko karatun alqur'ani bayan ya gama sai ga yawa Allah bukatar ta sai ce Allah ya yi masa to wannan duka hanyoyi ne da Allah yake gaggawan karban addu'ar mutane Allah yake gaggawan karban me addu'ar mutane muna fatan Allah ya karba addu'oyinmu Allah ya bamu dacewa na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tabbata ta gaba take cewa wai bula hanci ko bula kunne fiye da biyu fiye da bula daya ko ya halatta
to kwanaki an tambaye ni akan abin da ya shafi ku da hanci na ba da fatawa kuma na yi bincike daga baya na samu bayani wanda yake ingantacce wanda ya fina wa karfin hujja halaccin ku da hancin don haka akwai malamai da suka halatta ba laifi bane wacce za ta yi da sunan ado da kwalliya ya halatta ta yi kamar yadda da yawa cikin malamanmu na wannan zamani da waɗanda suke sun mutu ma da sun ba da fatawa a kai wallahu alam sannan akwai
bula kunne ba ka da
kunne
wannan bulo
na dan daura makun dan kunne ne ai wasu kunne ne bai da kyau bai da kyau in an kunna nan in an kuda nan ya yage sai a dada gudawa ba laifi mutum ya daura dan kunne saboda amma na ji akwai masana suna cewa daura na zinari shi kuma Allah da iko in dai na zinari ne ake daura shi kuma baya kuda kunnen mana baya sa kunne ya farke baya sa kunne ya farke akwai na manta yanzu na cino akwai wata fatawar da aka yi mana tambayar da aka mana a karatu ne wanda ita ma ina so na dada karin bayani a kai dangane da anan ma an tambaye mu in ban manta ba dangane da abin da ya shafi mutum yayi sadaka jariya wa wani wanda ba uban shi ba kamar yawa anan an yi ko yawa kamar da yayi wa ubansa masallaci yayi wa ubansa makaranta yawa sauran su ko kuma to fatuwar ita ce shin kani zai iya yi wa dan yayansa ko kuma abokinka zai iya yi wa aboki sadaka jariya mun ba da fatawa a wancan lokaci cewa a'a ba zai yi ba dole sai da na'am haka wannan fatawa akwai malamai magabata da suka bayar da shi Imamu Shaukani Allah ya musu rahama malami na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a wurin sa na fara jin wannan fatawa kuma akan ta nake ta bayar da fatawa to amma daga baya wasu cikin malamai na wannan zamani da muke tare da su Allah ya saka musu alkhairi sun kira ni sun dada bani wasu ilmummukan waɗanda ban san su ba da wasu littattafan da wasu bayanai na malamai cewa wannan fatawar ya kamata mu dada duba ta ayi wa mutane bayani wanda yake ya fi sauki hana wato aboki yayi wa abokinsa sadaka jariya wannan toshe wata kofa ce ta alheri tunda ba wata illa a ciki ai yanzu idan abokane suka ce za su gina katon masallaci wa abokinsu
wanda
ya rasu kaga wannan misalin kawo alheri ne wannan tahji wato tahjirul wasi ne ake cewa kaman kana taskance ba ni sunan shi kana taskance abin da yake mai fadi ne ka rage shi lalle yin aikin alkhairi ba a so a takaice shi musamman kuma ba ta hanya ta haram ba babban malami Sheikh Bin Baz Allah ya masa rahama ya bada fatawa sabanin wacciyar fatawar da muka dogara da ita Imam Shaukani da kuma da nace Sheikh Ja'far rahimahullahi da sauran malamai sun bada fatawa cewa ya halatta aboki yayi wa abokinsa wakafi ko dan uwa ko da ba uba ba yayi wa mutum wakafi ko wata mace ta yi wa wani wakafi ko wani almajiri yayi wa malamin sa wakafi ko na makamancin wannan don haka wacciyar fatawar da na bayar da ita dogaro da abin da ya gabata yanzu na samu wani ilimi wanda ya fi wancan a fahimta ta kuma malamai na sun kare ni cewa wannan din tafi fadi tafi yalwa kar a kuntace da haka muna kanta yanzu mun kuma dawo kanta fatan mu Allah ya dora mu akan daidai kuma ya bamu ilimi kuma muna godiya da Allah ya bamu malaman mu da muke rayuwa da su da in sun ji mun fadi wani abu wanda yake ba na daidai ba su fadakar da mu wannan ya nuna muna cikin gata kuma muna godiya Allah da haka mutanen da suka yi mana fatawa muka ba da waccar fatawar akan kada wani ba da ba yayi wa wato mamaci sadaka jariya to yanzu ga wata fatawa nan an samu da tafi waccan karfin hujja kamar yadda Sheikh Bin Baz Allah ya masa rahama cikin fatawarsa da maganganunsa da sauran malamai duka sun bayar Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mai takaba za ta iya fita aiki in ta yi 40
a'a ba za ta fita ba aiki ai ba larura bane ba ba za ta fita ba an ce duk mai takaba za ta zauna sai ta yi wata 4 da kwana 10 sai ta wata 4 da kwana 10 abinda za ta yi ta je ta nemi izini a wurin aikin ta je ta nemi izini a wurin aikin to sai dai kuma idan aka ce za a kore ta a wurin aikin to wannan kuma kaga larura ta shigo dan da ta bari a kore ta a wurin aikin ta yi asarar aikin ta da sana'arta to kaga ba laifinta bane sai ta dan rarrage wasu abubuwan ta daidai ta abin nan ta sauke nauyin wancan aikin kar ta yi asarar aiki amma kar ta je aiki shine daidai kar ta fita ba zuwa gidan biki ba shaba kwalliya ba zuwa kaza mai ta kama ba ta fita sai ta yi wata 4 da kwana 10 wallahi wala
ko ya kamata a ce shi ma an sa shi a doka kamar yadda ake ba da hutun haihuwa
gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau gaskiya ga gwamnatocin mu na jihohi da ma federal government da senate si doka kaga irin wannan abun malam shine irin sanatocin mu da yan majalisun mu ya kamata su rinka kawo motion ina fata ana fahimta su rinka kawo motion cewa a kula da wannan yanzu mu a addini idan mace matar aure ce in mijinta ya mutu za ta yi zaman gida na wata 4 da kwana 10 doka ce ta Allah aya ce ta alqur'ani maganganu ne na annabi to kaga sai ayi doka cewa duk matar da mijinta ya mutu ba ma sai an ce Allah ya ce annabi ya ce mutun da watakila akwai wanda ba musulmi ba sai a ce gwamnati ta rinka ba ta hutun wata 5 duk matar da mijinta ya mutu to gwamnati ta ba ta hutun wata 5 don Allah muna buƙatar gwamnatocin mu na arewa musulmi ku yi doka akan wannan don Allah sanatocin mu ya kamata ku yi mana doka akan wannan kaman kuma kaman irin NYSC da matan aure suke fita shi ma muna kira ga gwamnati muna kira ga sanatocin mu masu albarka Allah ya taimake ku ku yi mana doka mana a kasar nan cewa duk wata matar aure da ta tafi bautar kasa to a bata wani special care tunda ta zo da takardar shaidar ita matar aure ne to kar a sa ta cikin kwamacalar da ake ayi hakuri a bata a garin mijinta sannan ayi hakuri wajen training din a ajiye ta a jihar ta sannan kuma kar a sa ta tayi wasu abubuwan da ya saba wa kaida na matar aure idan kun yi mana wannan to siyasa ta yi kyau kuma mun ji dadi kwarai da gaske zamu yi taimako addu'a Allah muku albarka Allah ya saka da alkhairi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kwanaki ta turo da tambaya kuma an karanta akan halin da take ciki da gidan da ake rubanta to amma har yanzu Allah bai ka mata abokin zama ba to shine tana hira da wata mata sai take ce mata za ta raka ta wajen wata za a ba ta magani za a ba ta maganin da za ta yi aure wai insha Allah amma to tana jin tsoron kar aje kar ta je ta aikata ba daidai ba shine take cewa a ba ta shawara kuma a sa ta da Allah ya ba ta mutunci
shawara ta Allah ya taimake ki Allah ya aurar da ke ai muna nan muna miki addu'a kun mun ga wa ƴan uwa irin waɗannan mata da suke turo cewa suna neman mazajin aure ku taimaka wanda duk yake da dama ya turo da lambar sa ayi bincike akan sa a hada shi da ita wata kila gara basa ce ba baka sani ba wallahi wata kila wani alheri ne anan a boye baka sani ba to haka kai maza maza ka turo da lambar ka ayi bincike akan ka kai ma kai bincike akan ta a hada ku aure to kaga yanzu har ta kai ga tana neman a kai ta wani guri za ta nemi magani karki je karki je karki je yawanci waɗanda suke kiran ku za su kai ku wani wuri da sunan za su yi muku magani wallahi bokaye ne yawancin su ba sai kin je ba ma kin ga malamai mun ma nan bakin turo kici a miki addu'a mun miki addu'a Allah ya aurar da ke kika san mutum miliyan nawa suke jin wannan karatun kuma na san duk za su ce amin dan haka ba sai kin je ko ina ba kake je wani boka ya jefa ki cikin shirka ko wata bid'a ko saban Allah kuma in Allah ya so yarda zaki samu miji ko ta hanyar munan ko kuma kina gida zaki ga wani zai zo neman ki jama'a mu daga hannu mu mata addu'a Allah ya bata mijin aure Allah ka kubutar da ita daga bala'in da yake fuskantar ta Allah kada ka bada dama a kai ta gidan boka ya halakar da ita Allah ya amsa mana
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa idan ta tambayi mai gidanta abu ko yaran ta ba zai musu ba sai ƴan uwansa sun zo hutu gidan sai ƴan uwansa idan suka zo hutu gidan so idan ta har ta manta ma da abin sai ka je na lissafa abin da ta tambaya sai ya mata sannan kuma sai yake tambayar ƴan uwan nashi in sun zo wai sun ci abinci irin da ya haka so shine suke tambaya wai me hakan yake nufi
to wata ila ko ana bashi labari ne wanda yake ba na daidai ba cewa kina munana musu mu'amala ko kina tozarta su ki bincika idan akwai haka to ki karyata wannan magana ta hanyar yi musu kyautai da mutuntawa kuma ina kira ga duk mata duk lokacin da dangin miji suka zo gidanki ki iya karfinki da zaki taimake su ki agaza musu ki yalwata musu ki taimaka musu ki faranta musu kar ki yadda ki tara abokanan gaba masu yawa a cikin dangin miji da ƴan uwan miji sannan mijinki zaunar da shi daki ki masa bayani cewa irin waɗannan abubuwa da kake yi suna susa min rai bana jin daɗi ka rinka tambayar cewa an ba su ko ba a ba su ba to ko labari yana zuwa maka cewa ba a ba su ne to ina fa ba su ko da an ce ma bana ba su to ni fa ina ba su ina kuma yi musu abin da ya kamata ne musu ina kyautata musu to in wannan da hanyar lalama da hanyar nasiha da hanyar mutunci idan kin yi wannan ba faduwa bane ba kuma ci baya bane ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da ke lafiya da ke da mai gidanki wallahi
wannan da annabi kuma bai in ta tambaye shi abu ko yaran ta baya yi amma idan ƴan uwan suka zo a gaban su sai ya danga mata abu sai ya ce kin tambaye ni kaza ko eh to ya kai sai a yi mata
to Allah sauke wata kila mijin naki yana da wata dabi'a ne ko tari haka ta neman a san yayi wani abu da sauransu gyara masa mijinki ai rigarki ne mijinki na jikinki ne in yana da wata dabi'a gyara mai in shi bai fahimce ki ba hada shi da wani malami da yake da fasahar zance zai iya warkar da shi ya mai bayani cewa abin da yake din nan ba daidai bane Allah ya gane da mu
Allah ya saka da alkiri mai tambaya ta gaba take cewa abokiyar zaman ta suka sabu sabani da mijinta har ta yi watanni a gida ta ce yanzu wannan sabanin da suka samu na ƙarshe sai ta yaji har ta kai wata 7 bata dawo gidan ba tayi tayi ya sake ta yaki sakin ta yace sai an je kotu a in tunda ita sane mu sakin su kuma iyayen su ta san ce ba za su je kotu ba to sai mahaifinta yace wai tunda an yi wata 7 babu aure fa tsakanin su tunda an yi wata 7 har yaje ya aura wa yarinyar wani mijin yanzu haka ƴaƴanta biyu inda ta yi auren ma to abinda take tambaya da gaske ne wai idan aka yi wata 7 a yaji aure ya mutu sannan kuma ya magana wannan auren da ta yi
lalle injiniya kuna shan tambayoyi fa kai wannan wani irin jagwal ne haka inji su da faɗa ko kuma macala to abu na farko dai ko shekara nawa mace ta yi ko shekara nawa mace ta yi ko shekara nawa mace ta yi ina azance mafi inganci in dai miji bai bude baki yace ya sake ta ba in dai bai bude baki yace ya sake ta ba an gane to aure fa bai mutu ba an fahimci wannan lalle ilalla ko shekara nawa ne in dai bai ce ya sake ta ba to aure fa bai mutu ba ina fatan kuna fahimta sannan abu na biyu shine wannan abin da mijin yayi a ubanki yayi ko mahaifinki yayi ya kamata ya tambayi malamai fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubr ku tambayi ahlu zikri masu ilimi masana an yi kuskure kuma an yi aure kan aure shawara ta lalle a koma a je a istighfari a tuba wannan ƴaƴa sun zama ƴaƴan shubha haka za a ce ki koma kan auren mijinki na farko shine daidai ko kuma shi wancan mijin ya ce ya sake ki ci gaba da zama a wannan gida na biyu amma lalle abin da kuka yi ba daidai bane babanki ba daidai ba kuskure yayi kuma dan kin yi wata 7 a gida auren ki bai mutu ba zance mafi inganci kenan a cikin maganganun malamai wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alƙalami tambaya ta gaba take cewa ita masu bi ne a wajen mijin su ita uwar gidan tana ilorin shi kuma da matar tana katsina ta ce rawan shi da ita shekara 5 tun kafin ya aure ta kuma idan an ce mashi ya sake ta sai ya ce a shi fa har yanzu matar sa ce kuma baya zuwa inda take ko ya je garin sai dai je gidan iyayen shi shine suke tambaya wai dan Allah ya wannan auren yake
aure ne na zalunci aure ne na zalunci ya zalunce ta kuma mutane suna kuskure ya mace za ta zauna shekara 5 miji yana raye bai mutu ba ba za ki je kotu ba shi bai baki takarda ba kuma ke baki fita daga gidansa ba tunda bai sake ta ba yanzu Allah zai kama shi da zaluncin baya ciyar da ita baya zuwa wajen ta baya kulawa da ita ya kuma rage gare ta yanzu ta tafi kotu ta sa alƙali ya kira shi mai ta masa da baya zuwa wajen ta yana son auren nan yana so ya dawo baya so ya sallame ta ya rubuta mata takarda ya ce ya sake ta amma nan zaluncin ya isa shekara 5 mutum yana zuwa inda take kuma baya zuwa wurin kuma ana zaune a hakan kaman wai ana zaman aure zalunci ne wannan kwarai da gaske kar ki je ki aure saboda bai sake ki ba babu shaidar cewa ya sake ki amma wa zai miki magana wannan alƙali ku daina mata ku daina wannan zaman kaskancin mata ku daina wannan zama na wulakanci iyaye ku daina barin ƴaƴanku suna wannan zama na tozarta zama na wulakanci ku daina yi haka da zarar miji ya kaurace wa mace ya dauki wani lokaci a je a same shi ko dai ka dawo ka ci gaba da zama da matarka ko kuma ka rubuta mata takarda ka sallame ta bai kamata ku bari ƴaƴanku suna wannan zama na bauta zaman wahala ba Allah shiryar da mu Allah ganar da mu
Allah ya saka da alƙairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana family planning jini yakan zo mata ya dade ya kamar sati 2 ko ya wuce haka to tayi tambaya sai aka ce mata za ta irga iya kwanakin haihuwa ne sai ta yi tsarki to tace bayan ta yi tsarkin sai ta ga jini ya ci gaba da zuwa to tsarkin nata yayi ko kuma da gyara
matukar kwanakin da kika saba kina yin al'ada jinin ki yana daukewa yayi kin yi wankan ki sauran jinin da ya biyo baya jini ne na rashin lafiya sai ki je ki nemi asibiti ki je ki nemi likita shine kawai baki da lafiya kina da larura kina da ciwo ki je ki nemi likita ya baki maganin da zai tsaye da wannan jini sannan kuma zaki iya dubawa kiga kalan jinin ya yake iri ɗaya ne da na al'ada in iri ɗaya ne to wannan ya nuna al'adar ki ta karu kenan sai ki ƙara iya adadin kwanakin da yake zuwa tunda bai da bambanci da wancan jinin in ku ya sha bambanto ya nuna cewa kin samu matsala baki da lafiya sai ki je ki nemi likita ya baki magani amma wannan jini baya hana sallah baya hana komai wallahi alam
mai saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana yin nafila kafin la'asar sai sirrin nan ta manta ta yi sallar ta fara yin sallar la'asar don kuma ta ji an ce ba a yin nafila bayan la'asar so ya za ta yi
shikenan tunda ta ji ba a yi sai ta daina yi nafallahu amma salaf abin da ya gabata Allah ya yafe lalle ya zo a hadisi sahihi ba a yin sallar nafila bayan la'asar baya a sallar nafila bayan asuba kuma da hadisi ya zo cikin sahihi bukhari ana nufin a kirkiri nafila haka kullun dan ta kawa da tsoron Allah mutum ya je kama sallar nafila bayan asuba ko ya kama sallar nafila bayan la'asar ba a yi Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkari wannan suke tambaya wai menene halaccin metaphors
to gaskiya ban san me metaphors din ba sai dai mu dada bincika wani karin insha Allah
to Allah ya saka da alkari me tambaya ta gaba take cewa mahaifin mijinta ne ya yi masa umarni da ya sake ta saboda sun yi sa sun samu sun yi fada da yarsa to ita dai har yanzu bai fada mata ya sake ta ba amma a gidansa sun sani amma sun ci gaba da alaka da mu'amala shine suke tambaya ya matsayin sakin yake
ban gane ba
baban shi ne ya umarce shi da ya sake ta amma ita bai fada mata ba kuma sun ci gaba da alakar aure shine suke tambaya wai akwai sakin ma
babu tunda bai sake ki ba bai gaya miki ba me ne wani tone tone kar ki sake wannan tambayan ki zaman ki ki sha kurumin ki shiru zai cin ya karanta da baban nasa tunda zai ke kan bai sake ki ba ai shikenan lafiyar ki kalau ki zaman ki na'am
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa tana yarinya ta yi alaka da wasu kabaye wanda suka yi sace sace tace amma yanzu ta girma ta fara mai da wanda suka yi satar abin su amma sai dai akwai wanda bata san inda za ta je ta same su ba shin za ta iya musu sadaka ko tankwacin abin da ta daukar musu sannan kuma ya halatta wanda ba musulmi ba ma wanda ta yi musu wannan dauke dauken ta yi musu wannan sadakar shine kuma take cewa dan Allah a taya ta da adda Allah ya sa ta biya kowa hakkin sa kafin mutuwa
to abinda malaman mu suke gaya mana shine duk matsala ta haƙƙi irin wannan da aka kasa gane mai haƙƙin da za a mayar mana mayar masa ana yin ishihadi cewa aje ayi sadaka da wannan abun mutum da ya fitar da shi dai daga hannunsa ya kai masallaci ko ya sadaka wa marayu ko ya ciyar da mabukata ya zama dai wannan haƙƙin da ka ɗauka ɗin baya hannunka ka fitar da shi haka malaman mu suke gaya mana Allah ya saka musu alkhairi da haka kema ke kokari ki fitar da duk wani haƙƙi da ka san ba naki bane kafin ki mutu ki sarrafa da shi masallaci ko gidan marayu ko mabukata ya zama Allah bai bi ki bashin wannan abun ba insha Allah ta'ala wallahi alam
Allah ya saka da alkai ni tambaya ta gaba take cewa mijinta ba shi da lokacin ta ko kadan sai na bayar sa kuma ba wani abu mai muhimmanci yake yi ba sai kalle kallan mata da chatin tace kuma kwata kwata auren sa bai wata hudu ba duk lokacin da ta masa magana sai ya tafi shi dan Allah ya taimaka a jira masa kunni ko Allah zai sa ya gyara
to ni dai abinda nake faɗa kuma na fahimta kai ma ka sani da yawan fatawoyin da ake mana yanzu shine matsalolin mazaje suna yawan chatin da alakoki da matan da ba nasu ba wasu matan banza wasu kuma yan matan su da sauransu ko da yake ita mace fuddu wata mata ma kawai matar banza ne ita wajen ta kawai da sauransu to ana da wannan larura kuma ina son ba wa wato iyaye na mata da daliban mu mata shawara na aure da wanda za su yi aure kun ga wannan matsalar haka chatting din nan da maza suke yi to wallahi idan mace tace za ta tada hankalinta akai to sai dai hawan jini ya kama ki da yawa daga cikin maza Allah ya kiyaye a bisa rahotannin da suke zuwa mana da bayanan da ake mana da fatoyin da ake mana da yawa daga cikin maza suna da wannan fitina din suna fama da wannan chatting wani ba aikin banza yake yi ba wani aikin alheri yake yi wani kuma bata lokaci yake yi wani kuma mata yake bi wani kuma ba mazinaci bane wani shi kawai sha'awa yake ta alaka da matan to tunda kika ga auren ki duka wata shida
hudu
wata hudu to dan chatting kika aura kuma ba mamaki ke ma kafin ki aure shi sai da kuka yi ta chatting din kin san halin sa karfe 2 karfe 3 da mun kuna yi haka ne ko ba haka bane to yanzu kin aure shi kuma ya ci gaba da abin da ya saba yana yi baki taba yi masa nasiha cewa ya kike chatting karfe 3 kin dauka ke kadai yake chatting da ke to da yawa daga cikin maza suna da wannan dabi'a yau ta yawan chatting da mutane ko da mata ko da ke ita yanzu abin da ya dame ta chatting da mata to ina ba da shawara kamar haka na farko dai ki hakuri kin ga auren ki sabo ne karki je ki kashe shi yanzu sai ki shiga yaki na nasiha da addu'a da roƙon Allah zama bai kama ki ba ki tai masa nasiha ki ta masa nasiha ki ta masa nasiha ko dazu din nan an yi mun wannan fatawar ina zan tawo nan karatun cewa wata ta ce mijinta yana ta yi ita ta ma kama shi yana ita ce sai ya ce dan za ta iya hakuri da shi a haka su ci gaba da zama to shi fa kawai ya yarda wannan kaddara shi Allah ya kaddara masa shi ba zai iya bari ba bai ba Allah shi ne take neman shawara to ta ci gaba da zama da shi a hakan ba zai daina ba ko ku yaya nace to ba a kafa hujja da kaddara ba a kafa hujja da laifi mutum yana cikin laifi wai ya zo ya ce ba ni sunan shi kaddara a kaddara shi a ki ci gaba yi mana nasiha karki dauki tsammani na taqanudu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a karki dauki tsammani akan rahmar Allah Allah yana gafarta zunubi gaba daya a ce mai addu'a a ce mai nasiha wata kila ya daina dan haka ke ma dai aikin da zaki ki ta nasiha ki ta nuna masa baki ji dadi ba kuma ki hada shi da manya in ta kama in an ga akwai amfani hada shi da manya mai mata addu'a Allah ya yi mata wannan masifa
amin
aure wata hudu mijinta yana ta fama da chatting kaga akwai damuwa Allah ya rufa asiri
na saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wani lokacin da ya fara san wata sai ya ji haka kawai ya daina santa wani lokacin har zuciyar shi tana raya masa kamar kai aure saboda baya son shiga hakkin yayan mutane yace shi soja ne baya zama a gida ko yaushe akwai yanzu haka wacce suke tare hatta har ya tura iyayensa amma ya rasa yadda zai fito ya ce mata ya fasa shine ke neman shawara
to dan uwa soja Allah ya maka albarka Allah ya ce miki ka Allah ya sa ba allurai suka je suka sassoka maka suka cire maka sha'awa ba da sauransu alamu yana nuna baka da lafiya ko kana da matsala akwai wani abu wata kila halal akwai wata damuwa akwai ta mushkila ko ta shafan aljan ko ta sanmu ko dai shafan aljan ko ta sanmu na farko dai ina sanar da kai cewa aure ibada ne addini ne kuma rayuwar sunna annabi ne kar ka bari ka mutu ba kai ba kuma ka sani kai ma an same ka ne ta hanyar aure dan ka kai kokari kai aure dan ka raya sunna annabi kai kokari ka yaki shedan da yake raya maka wannan abun a matakin farko kana so sai ka shiga kuma sai a ce ma baka so to yaki shedan ya fada da shi kai addu'a ka sa ai maka addu'a kuma ina ba da shawara ga wani malami na sunna a kusa da kai ka kai masa kuka ya baka addu'o'i da zaka rinka karantawa na ruqiya na ibtalu sihiri da yawan karanta qulau zai falake da nasi sannan kuma don Allah kudin nan da kaje ka kai ka daure ai auren a haka din a ci gaba da yin addu'a ka kafa sa yin auren shine zai karya wannan sammun yin auren shine zai karya wannan lagwa insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ba mu dacewa
Allah saka da alkalimi tambaya ta gaba yake cewa menene hukuncin kiran sallah lokacin da ake ruwan sama kuma ya ake kiran sallah
to idan ana ruwan sama ladani a sunna cewa akai in yazo hayya ala salah hayya ala falah yace sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidanku kenan idan mutun yazo daidai wannan guri zai ce sallu fi rihalikum ma'ana jama'a ku yi sallah a gidanku ita sallar jami'i ba dole bane in ana ruwan sama idan ana ruwan sama sallar jami'i ba dole bane kowa ya zauna a gidansa ya yi sallah shi yasa aka ce ma wanda suka zo magariba ko isha'i ko magariba da isha'i idan ana ruwan za su iya hade sallah dan haka shari'a ta lura da larurar zubar ruwan sama da kuma hadarin da yake tattare da ruwan sama wata kila hanya ta kawo wata kila wani gulbi ya kawo wata kila sauransu muna fatan Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya da kuma kare mu dan haka kada ladan inda zai yi sunna ana cikin tsakiyar ruwa yace hayya ala salah hayya ala falah kai ya fada sai dai ce sallu fi rihalikum. Na'am malam.
Masaka da alkalimi tambaya ta gaba yake cewa shi a ƙasar waje yake yace mafi yawancin bandakunan su ba ruwa sai dai tishu. To dan nan yayi bayan gida sai amfani da wannan tishu din wajen wannan din. To daga ba har yaje sallah shine yake tambaya sallar sa tayi?
Tayi. Daman ai shi tsarki ana yin tsarkin dutse ma ai da bahaya. Asali ma abin da yazo tsarkin dutse din nan da ake ana iya sa dutse a goge ai. To kaga ba ma dutse bane da tishu, kaga tishu ai ya kawar da abin. Tishu ya kawar da abin amma dai na ruwan a sa ruwan shine ya fi falala. Dan haka da kaje kai sallah a haka tunda ka tabbatar ka goge babu fitsari babu bayan gida wannan sallah tayi amma sai kai tsarki dan kai sallah ta gaba. In dai ba kuma zuwa yayi yaje ba ni sunan shi in ba zuwa yayi yaje sallar haka ba. Wata kila bai alwala ba. Allah ganar da mu.
Yau mai tambaya ta gaba yake cewa shi ma daga turan ne, akwai wanda suke aiki da su sun girme shi yace sosai. To sukan yawan yin wasa da shi haka. Suna da barkwanci haka. To tun yana jan jiki har ya zama ya saba da wannan abin. To shine yake tambaya. Yake tambaya hakan da yake har yana wasa da wanda sun fi shi shekaru haka. Za su taba shi su ce zo mu je kaza irin wannan abin da yana suna turawa. Ba laifi abin da yake.
Wannan ba laifi bane duk wasan da yake babu abin da ya saba shari'a zancen baka mu'amala wasa da dariya barkwanci kuma manzo Allah yana yi wa yara barkwanci yana an samu hadisi yana yi wa yara wasa kaga ai shi babba ne sai kuma ainihin wato ba ni sunan shi yaran da yake mu'amalar su dan haka dan mutum karami ne yayi wasa yayi barkwanci da babba babu reni a ciki babu kuma saba shari'a wannan ba laifi bane wallahi alam.
So mai tambaya ta gaba yake cewa shi ma a ƙasar wajen yake ya kasance yana aiki a wani babban kamfani haka. To yakan dauki hutu can yace kamar yanzu likita in kana so ka je hutu zai wa likitan sa waya sai ya bashi hutu idan ya bashi hutun so shi kuma zai je harkokin sa amma ba a biyan sa wannan kudin lokacin da baya zuwa aikin zai tafi ya uzurorin sa kamar ya je umra ko wani abu amma gwamnati ake sawa ta biya wannan kudin to amma baya rubutawa gwamnati ta biya shi wannan kudin bai je aikin ba za a biya shi ba shine ke tambaya ko hakan ya halatta.
To asali dai idan mutum yana aiki yana kan alkawari ne duk wanda yake aiki yana kan alkawari ne aikin nan da musulmi yake ko ba da musulmi yake yi ba dan haka yayi kokari ya cika alkawarin da ya dauka yayi wa mutane aikin su tunda suna biyan sa albashi. To yanzu wannan dabi'ar ya je ya nemi likitansa ya bashi hutu kuma lafiyarsa ƙalau. To kaga nan ha'inci ya shiga ciki yanda laifin zai zama shine mai kamata mutum ya karbi hutun ƙarya ba musulmi baya ƙarya. Ina fata ana fahimta. Musulmi bai kamata ya ƙarya ba dan haka bai kamata ya karbi hutu na ƙarya a wajen likitansa ya je amfani da hutun koda kuwa bai karbi kudin gwamnati ba. An gane ko da gwamnati ba ta biya shi kudin ba wannan ƙaryar da yayi likita ya bashi hutun kaga ai ya cutar da wajen aikin tunda ana buƙatar wannan awannin nasa ana buƙatar wannan lokacin nasa dan haka kada yayi haka shi yafi alkhairi ya hakura da hutunsa na shekara da ake bayarwa kawai yayi amfani da shi yafi masa alkhairi wallahu alam.
To Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta ƙarshe mutane suna ta rubuto tambayoyi akan abin da ya faru na case din Bauchi suna so malam ya ƙarin bayani suna so su ji me ra'ayin malam da abin da ya faru suna ta rubutuwa suna so su ji me malam zai ce.
To gaskiya ne abu na farko dai mu a matsayin mu na masu da'awa masu karantarwa shi malami kullun idan ya ga barna ko ya ji labarin barna to yana faɗakarwa a kai wannan shine sunnar annabawa idan an ga ba daidai ba a yi magana a kai idan an yi kuskure sai a gyara wannan shine sunnar da'awar da mu haka ta gada. To an sanar da mu ta hanyar da muka aminta da ita wani amini na nace amini saboda mutane su fahimci zancen aminin ka ya baka labari amini na ne amintacce na yadda da shi shi yazo ya bani labari yace kaji abin da ya faru a Bauchi ake na bincike shi ya tabbatar yace shi dai ga abin da ya gani yace don Allah a sanar da hukuma cewa ga abin da ake yi a Bauchi kuma na sanar da hukuma nayi bayani ta hanyar da ta kamata nace ga abin da wani ya gaya mini ni ba ni na gani ba gaskiya amma wani ne ya gaya mini ya bani labari kuma nayi bayani wa hukuma kuma hukuma din ta ci kuma nace ayi bincike alhamdulillahi labari ya zo mana hukuma ta sanar da mu cewa tayi wannan bincike wannan maganar da aka fada a Bauchi ana yi hukuma tayi bincike bata tarar da wannan abun ba cewa ba a yi to alhamdulillah daman shi bincike in an ce a yi ko dai ya zama daidai ko ya zama kuskure wataƙila ko an yi ko ba a yi ba so alhamdulillah hukuma sun yi kokarin su sun yi iya binciken su kuma ni officially sun sanar da ni cewa sun yi binciken nan ba samu ba gwamna da kansa ya kira ni Allah ya saka masa alkhairi ya girmama mu kuma yayi magana da malamai na gaba da ni akan wannan abun cewa suna takan bincike shi yasa kuga an dade ba a yi maganan ba to sun kuma yi bincike sun tarar da abin da ba kamar yanda aka gaya min abin yake ba so kuma na gamsu alhamdulillah daman ba so muke yi abin ya faru ba ba ma fatan ya faru daman dan kada ya faru ne muka bayar da labarin cewa hukuma ta dauki mataki kuma alhamdulillah ta dauka ta yi bincike muna kira ga hukuma cewa a dada sa ido a ci gaba da bincike ba ya Bauchi ba duk Najeriya gaba daya muna fatan irin wannan abun din kada ya faru dan ba ma so ya faru din ne kuma alhamdulillah wani abu mai muhimmanci da ya kamata mutane su sani muna da tarbiya muna da malamai a gaban mu ba muna magana ce ko don wata siyasa ko don mu bata wani ba ma nufin sharri wallahi ga hukumar Bauchi tun daga gwamnan Bauchi har zuwa kansila da duk wani mutum da ka sani ni ma dan Bauchi ne da haka ba zan so in bata jiha ta ba wallahi son alkhairi da kaunar jihar da fatan alkhairi da kuma muna fatan za a yi abu na kwarai jihar da ta samu nasara akan karatun alkur'ani ba za mu so mu ji wani abu da zai bata mata suna ba da haka alhamdulillah sakon shine kamar yadda yan uwa suka yi ta fada na samu labari kuma an sanar da ni officially cewa wannan bayani da nayi hukuma da nace ta yi bincike kuma ta yi bincike kuma ta tabbatar da wannan abun ba haka yake ba da haka ba mu nufin bata wani ba mu nufin muci mutuncin wani kuma mun gode wa Allah da abun bai faru ba shikenan alhamdulillah hadza wassalam muna fatan Allah ya zaunar da mu lafiya ya kare mu da dukkan wani fitini ko fitintunu ko wani tashin hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi sannan mutanen Maiduguri an samu ambaliya ruwa sosai an yi asarar dukiya sosai da sosai a sanya su a cikin addu'a
gaskiya ne na ga wani abin da ya tada min hankali kwarai da gaske wallahi duk muna cikin alhini da damuwa wato harkar Maiduguri nan ta bada tsoro muna addu'a ta musamman ga mutanen Maiduguri ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya mayar musu da abin da suka rasa fitintinu da hasara da tashin hankali da asarar dukiya da dabbobi da motoci bila adadin har gidan Shehu Barna naga an nuna ruwa ya ci shi Allah ya mayar musu da alkhairi kuma Allah ya kare su da karewarsa muna fatan Allah ya ba mu nasara akan duk abin da muka sa a gaba Allah kuma ya yarwata mana rayuwa ya sa aljanna ce makomar mu mun gode kwarai da gaske kuma sauran jihohi da suke ta fama da wannan ambaliya su ma Allah ya mayar musu da alkhairi
to Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka anan muka zo karshen shirin muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salisu Muhammad Nasir Taraba akwai Salihu Muhammad Sanigiya dai akwai Ahmad Ibrahim Muhammad kuma kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku ta cikin group na WhatsApp na Malama Hafsat sannan kuma za ku iya turo a kai tsaye a kan shafin Dr. Abdullahi Usman Gadankaya da ke Facebook da kuma Dr. Abdullahi Usman Gadankaya da ke TikTok. Sannan za ku iya turo wa a lambar waya ta WhatsApp kamar haka 0809845965. Muna godiya, Allah ya saka malam da alkhairi.
Amin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.